Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da wannan lokaci da kuma sake haduwa da ku a cikin wannan shiri na amsoshin tambayoyinku da kuma shawarwari. Wannan shine shirin mu kashi na 61 a yau 15 ga watan Sha'ban shekara ta 1447 wanda ya daidai da 3 ga watan 2 shekara ta 2026. Sunana engineer Abdullahi Adam Musa, kuma wannan shiri yana zuwa muku kai tsaye daga Al-Ansar Studio dake Sharada Phase 1 Kano. Kamar kullum muna tare da babban malamin mu Associate Professor Abdullahi Usman Umar Gadan Kaya. Muna yi wa malam barka da zuwa.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ba tare da bata lokaci ba za mu shiga cikin shirin. Mai tambaya ta farko bayan sallama sai take cewa za ta yi aure ne, sai wanda za ta aura din sai ya ce yayi, ya riga yayi test a garin su, sai ya turo. To ita kuma sai yayin ta yace gaskiya sai dai yazo aje wajen yin test guda daya a tare a gwada, sannan abinda test ya bada sai a yi aure. Shine shi kuma wanda zai aure ta yace ya fasa. Shine take tambaya malam yin ba ta shawara ya kamata su.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu na farko shine saboda canjawan yanayi da zamani ya canja, akwai rashin aminci ga yawon cututtuka. Maza suna dauke da cututtuka masu cutarwa da idan an san da su ba za a yi aure ba a addinance ko al'adance. Wasu daga cikin maza, wasu daga cikin mata ma suna dauke da irin waɗannan cututtuka. Dan haka ba laifi bane a shari'ar musulunci dan to kiyayewa fadawa cikin cuta. La darara wa la dirara, babu cuta babu cutarwa. Karka cuci wani, kada a cutar da kai, a bisa wannan ka'ida, a bisa wannan nasi. Aje ayi gwajin jini kafin ayi aure tsakanin ma'aurata guda biyu, da kuma dukkan sauran abubuwa da za a iya gwadawa, da za a iya samu wanda za su iya cutar da ma'aurata idan sun yi aure. Don haka a matakin farko ki gane cewa ba laifi bane da iyayenki suka wajabta sai an kawo takardar gwaji a lokacin da za a yi aure tsakaninku da ainihin wato abokin aurenki. Kuma duk wanda ya ga dama, duk gidan da suke da ra'ayi ko ba su da kwanciyar hankali da nutsuwa, sa iya sanyawa sharadi ne ba za su ba da yarsu ba sai an kawo gwaji a tabbatar da lafiyar wanda zai aure ta. Me dalili? Saboda shari'a ma ta ba da dama a yi bincike akan lafiya, kuma a tabbatar da cewa miji lafiyarsa kalau, ita ma mata lafiyarta kalau. Na ɗaya kenan. Na biyu, hanyar yin gwajin. A yau cin amana da rashin gaskiya da zamba cikin aminci ya yi yawa dangane da wasu mutanen. Allah ya kawo mu lokacin da yau kana kwance kana zaune za ka iya tura kudinka a turo maka da bugaggiyar result, sakamako na gwajin da ba a je aka dauke jininka ba, baka ma je ba a sa maka result din da ake so. Ana yi, kowa ya sani a kasan nan, saboda corruption ba abinda bai shiga ba. An lalace san zuciya ta yi yawa a cikin mu'amalolinmu. Wani ma yana iya tura wani mai lafiya, shi ya san bai da lafiya, sai i tura wani mai lafiya a je a yi gwajin a maimakonsa, sai ya ce a ba da sunansa. Kaga anan an je asibitin, kuma an je an yi gwajin, kuma jinin aka dauka, amma ba wanda zai yi auren bane ya je gwajin, shi ya san bai da lafiya, shi ya san yana da illa, yana da matsala. To kuma iyaye tun da sun matsanta sai an yi gwaji, sai tura abokinsa, sai aje ayo gwajin a maimakon sa, kuma a kawo, kuma a bayar, aje a cuci ƴaƴan mutane bayan yin aure. To da irin waɗannan abubuwa na san zuciya, ko kuma ma aje ayi gwajin a canja ma sakamakon, an yi gwajin ba ai ba, sai ma a tambaye ka a ce me kake so a rubuta maka me kake so a rubuta maka abinda ka zaba shi za a rubuta maka al'amura dai sun lalace tunda yanzu gidajen gwaje-gwajen inda ake gwaje-gwajen da wanda gwamnati ta yarda da su da wanda bata yarda da su ba kowa ma yana iya budewa bakin titi kowa ma yana iya budewa a bakin titi yace gashi kawai yana gwajin sa to wannan watakila ƴan uwanki da suka kisi yadda sai ya zo da jiki ba saba Allah ba kuma ke musu biyayya kuma tunda yace ya fasa ai shikenan babu damuwa idan gaskiya yake me zai damu babu wata damuwa a ciki sai ya zo aje a gwada shi durkusawa da ba gajiyawa bane ya nuna musu dama kamata yayi kafin ya fasa din malam ya zo aje da ita a gwada a tabbatar da lafiyar sa kalau lafiyar ta kalau daga ba sai ya ce ya fasa
shikenan
shi fara amma bai zo ba yace ya fasa ki daga hannu ki gode Allah ma wataƙila bai da lafiya ne ya ƙara gaba kuma karke da ki saba wa iyayenki akan wannan ka'ida saboda fitinan zamani abuwa su lalace Allah ya sauke na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa sun yi fada ita da kishiyarta akan ragon da mijinta ya siyo idan ta haihu za a yanka suna cikin rigimar sai mijin ya dawo ya ce su yi shiru sai basi ba suka ci gaba sai ya ce kowace ta tafi gida ita kishiyarta ta da ta tashi tafiya sai ta tafi da ragon ita kuma saboda ta ce tana da ƴaƴa ga ta kuma tana da tsohon ciki kuma ya san ba ta da kowa sai duk iyayenta sun rasu sai ta ki tafiya shine wai yanzu ya sa gidan a kasuwa shine ta ce dan Allah malam ya bashi hakuri tayi ta bashi hakuri ya ki saurararta
abin da nake so na fahimta wai akwai mai ciki ne a cikin su
ita ce mai ciki wacce ta zauna tana da yaya kuma ba inda za ta tace iyayenta sun rasu
la ilaha illallah
to kai
to kuma an kawo ragon nata ne na sunan
na suna eh kishe ta akan shi aka yi rigima kuma ta tafi da shi gida tunda an ce ta tabi
ta dole ragon ta tafi
da shi
to ita kuma tana kallo bata kwaci ragon ba
zai yi bata san za ta tafi da shi ba kawai neman rago akai a karshe
to Allah da ikon sa shi kuma mai gidan da yazo maimakon ya goyi bayan ta ita mai jegon ko kuma ita mai cikin
dama ai yazo ya same su suna fadan yace ayi shiru a dina
eh
to shine yace kowa ta tafi gida
da suka kitta da ita mai ƴaƴan ta kitafiya sai ya sa gida a kasuwa
yau yanzu ya sa gida a kasuwa
to Allah so jama'a dai kun ji halin da al'umma suke ciki musamman iyayen mu mata irin wulakancin da ake musu da rashin kirkin da ake musu da tozartawa da ake musu to tace mu bashi hakuri mai gida kai hakuri eh mai gida kai hakuri na farko ka dawo da matan kai musu fada su daina fada akan rago ita kuma wancan barauniyar rago da ta tafi ya kamata kai mata hukuncin mai sata dan ta saci kayan da ba nata ba na farko ba dan ita ka siyo rago ba kuma ga wanda aka ce rago dan ita saboda tana da larura kuma ka sani cewa wannan hukuncin da kai ba daidai bane kuma kuskure ne wala taziru wazira ukhra ko ake yama wata rai ba ta daukan laifin wata rai ita wannan kaga rago nata ne kuma an zo an yi fada dan ta kare hakinta ya kamata ka mata hukunci ka kore ta a gida ba wannan kuskure ne to amma dai kai hakuri tunda matarka ta ce mu baka hakuri kai hakuri ka fasa sai da gidan nan kuma abin tausayin injiniya ba ta da uwa wallahi malam irin waɗannan mata da suke da larurar ba uwa ba uba suna auren miji in suka kuskura suka fada hannun miji mara tsoron Allah irin tozarta su da wulakanta su da ake labarin ba da dadi muna fatan Allah ya baki mafita Allah ya baki mafita Allah ya baki mafita shi kuma Allah ya kuci zuciyarsa ka gaya mata idan a nan Kano yake akwai lambarsa ta turo maka sai mu kira shi sai a bashi hakuri insha Allah na'am
to Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa kanwata ce take cikin matsalar wai hutu fitar iska kenan duk lokacin da take sallah idan tayi sallah sai ta sake idan tayi sai ta sake alwalautarin har sau uku ma duk da ta sake alwalar shine kuma sai ta ƙare maybe ko tana cikin sallah dai ko bayan ta idar da sallah shine take neman shawara ya kamata shi akan
ita wannan ba ta da lafiya ne salsarri kenan tana da ba ni sunan shi tana da larurar fitar iska to wannan fitar iskan ba ta kare alwala duk wanda kullun yana fudda iska kullun yana fudda iska yayi alwala ya canja yayi alwala ya canja kawai inda yayi idan yayi alwalar sa guda daya to ko tusa guda nawa yayi alwalar sa wata kare bai je sallar sa haka shine kai abin da zan faɗa wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa tana tare da mijinta yanzu kusan wata takwas tace bai damu da yin sallah ba idan sun yi mu'amala aure ma bai damu da yin wanka ba haka zai fita ba zai yi wanka ba balle yayi sallah ta yi mishi magana akan haka ta nuna bacin ranta amma bai damu ba wai sai ya ce kowa kabarin sa daban ta fada wa mahaifiyarsa an masa magana kwana biyu ya ƙara dawowa ya ci gaba da abin da yake tace ta mishi magana amma har yanzu shiru to shine take shawarar gaskiya za ta rabu da shi saboda kuma tace auren nasu bai fi shekara ɗaya ba shine dai take neman shawarar malam
to na farko dai kamar yadda muka sha faɗa muna bayani akwai hadari kwarai mace ta aure ta zauna da mutum da baya sallah baya ibada dan ku shine uban ƴaƴanta ba duk shekarun da kuka yi da ƴaƴan da aka tara kina auren fasiki ko ma kafiri tunda baya yin sallah sai kika masa nasiha aka ja masa kunne aka faɗakar da shi ya ki ya daina to wannan yana nuna kin yi mummunan zabi kin fada hannun banza ko dai ki zauna ki tai masa nasiha a bashi lokacin da ake ganin ko zai gyara a hada shi da manya da iyaye da malamai ya gyara idan bai gyara ba to kar ma ki bari ki tara yaya da shi ki maza maza ki bar gidan ya sallame ki ki canja wani auren yafi miki alheri wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai idan mutum ya haifi yaro bayan wasu shekaru sai kanwarsa ko kanwarta ta dauki yarinyar har suka shaku tamkar ita ce ta haife ta kuma ita ce mata duk wani abu shine take tambaya wai idan ta yi mata la'anta haka ta faɗa mata ta yi tsinuwa tsinuwa za ta kama yarinyar
na farko dai manzon Allah ya hana mutum mumini ya zama la'ani hadisi sahihi manzo Allah ce mumini baya zaman tuwa mai tsinuwa da la'anta almai suka ce wannan yana nuna haram ne mutum ya rinka bude bakin sa ya tsine wani ba a so sannan kuma duk wanda ya tsine maka kamar ya maka mummunan addu'a ne wataƙila Allah ya karba wataƙila Allah bai je karba ba musamman kuma tsinuwar da aka yi ta ba a bisa shari'a ba kuma ba a yi ta akan ka'ida ba ba da haki ba wannan Allah bai zai karba ba za kuma ta kama ba wallahi alam
wallahi sai wannan suke cewa ko take cewa menene hukuncin wanda suke bin sallar asham a gaban liman kamar da azumi masallatai haka
to na farko dai ya kamata musulmi su gane asalin sallah da liman da mamu ne an ce imam li'annahu fil amam an ce imam liman saboda ai yana gaba ne daga a ka'idar sallah da aka sani a shari'a liman yana gaba mamu suna bayansa wannan shine asali duk wanda yayi wani abu ba wannan ba to ya canja asali to sai a gangaro shin halal sallar sa ta inganta ko bata inganta ba sayyidina Abubakar Siddiq Allah ya masa rahama Allah ya ji kansa yana cewa sanna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yakuna al-imamu amama al-ma'mumin manzon Allah ya sunnanta cewa liman ya zama yana gaban mamu haka annabi ya shar'anta to abu na biyu sai bangaren larura kenan asali bai halatta ba ayi sallah a gaban liman wannan duka malamai mafi rinjayen malamai sun tafi akan rashin halaccin yin sallah a gaban liman kar wanda yi sallah a gaban liman to sai dai larura idan an zo babin larura akwai malaman da suka ce halal ne a sallar juma'a idan an cika a yi sallah a gaban liman inda larura ce kaman juma'a me yasa suka ce juma'a saboda juma'a ana cika kuma ba dole bane masallacin da za a je juma'a ya zama yana da ne yana da haraba a baya a wadacce da al'umma za ta iya shiga. To malikiya kenan, a ra'ayin malikiya inda darura a wajen sallar juma'a sun ce sallar juma'a saboda ita ce ake cika da yawa, dan haka ya halatta a sallah a gaban liman a sallar wato a juma'a. Wannan shine ra'ayin Imam Ishaq, kuma shine ra'ayin Abu Sa'ud. Ra'ayi na biyu suka ce bai halatta ba a yi sallah a gaban liman, suka ce bai isa ba, duk wanda ya sallah a gaban liman sallat la tujzi'u, bata wato bata isar ba, sallar bata halatta ba. Wannan kuma shine ra'ayin Imam Shafi'i, Allah ya masa rahama, da wasu daga cikin malamai ashabul ra'ayi. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya yi magana akan hukuncin yin sallah a gaban liman a cikin majmu'ul fatawa, ya ce ya halatta a yi sallah a gaban liman inda darurati, halal ne idan akwai larura a yi sallah a gaban liman, wannan babu laifi kamar yadda ya faɗa. Akwai malaman da suka ce kawai sallar ta halatta a gaban liman da uzuri ko ba uzuri, sallah ta halatta a gaban liman da uzuri ko ba uzuri, amma fa makaruhi ne. Yawa, da uzuri ko ba uzuri amma makaruhi ne. Wannan shine shahararriyar magana a mazhabar Imam Malik, shahararriyar magana a mazhabar Imam Malik, makaruhi ne yin sallah a gaban liman, kamar yadda yazo a cikin littafin Al-Kafi na Ibnu Abdul Barr, da ɗaliban ilimi duk sun san shi. Akwai malaman da suka ce gaba ɗaya ma haramun ne, kuma sallah ma bata inganta ba gabaki ɗaya, la tasihu mutlaqan li uzrin wa li ghairi uzrin, sallah bata inganta ba kwata kwata ko da uzuri ko babu uzuri. Wannan shine ra'ayin Imam Abu Hanifa. Kenan idan an fahimta, Imam Abu Hanifa a cikin masabobin nan ya fi tsananta bayani dangane da hukunci akan yin sallah a gaban liman, shi kam da uzuri ko ba uzuri ma ya ce ba bai halatta ba, kawai kar a yi. Kenan a wajensa idan ka je juma'a ko idan ka je wata sallah baka samu wuri ba sai gaban liman sai ka hakura, sai an idan sai kai ta ka kawai. Haka ra'ayin Imam Shafi'i yake a cikin sabon wani ra'ayi da ya kawo Imam Shafi'i, Allah ya masa rahama. Da yana da wani ra'ayi da ba wannan ba, daga baya kuma yazo ya canja ra'ayi, Allah ya masa rahama, kamar yadda yazo a cikin littafin Al-Bahr Ra'iq. To a takaice, menene hukuncin sallah a gaban liman? Bai halatta ba, shine abin da yafi inganci, kar ayi, amma idan da larura ya halatta. Wallahi wallahi, na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa tana da cikin wata bakwai, kuma azumi yana matsowa, tana tunanin yadda za ta yi sau da taji, wasu sun ce za ta iya ciro, wasu kuma sun ce ba za ta ciro, shine take so ta je malam zai ciro.
Zance mafi inganci mata, zance mafi inganci insha Allah ka tuna mini a zaman da zamu yi na ƙarshe a cikin program ɗin nan, in akwai tambayoyi da suka shafi harkar azumi gaba ɗaya, to a zubinto su a nemo su lalle, to a ɗaɗɗauko iya na azumi, ba wannan sati mai zuwa ba, kamar muna da
ɗan sati ɗaya ne,
muna da wani karatun da zamu yi na Allah kafin Ramadan insha Allah, zamu yi karatu guda biyu, ina kyautata ta mu insha Allah. Insha Allah, bi'inna Allah, ina maka na tunatarwa ne dan kar mu manta a tsuntsunto matsaloli na azumi, sai mu tattauna. Wato ina so in sanar da 'ya mata su sani cewa abin da yafi inganci a wanda yake shan azumi, macen da za ta sha azumi ita ce wacce take da ciwo, dawwamammen ciwo da ba a san ba yaushe zai warke, wannan ita ce za ta sha azumi ta ciyar, zan maimaita macen da za ta sha azumi ta ciyar ta sha kuma ya halatta ta ciyar ita ce mai dawwamamman ciwo ciwon da yake a ba a san ranar warkewa ba na biyu tsohuwa ko tsoho wa alal ladina yutiqunahu ko yutawiqunahu a wata qira'ar fidyatun ta'amu miskin wanda ba za su iya yin azumi ba to za su iya ciyarwa saboda tsufa ko shekaru wannan shine amma dan mace tana da ciki in ta sha azumi sai ta jira in ta haihu sai ta rama idan kuma ba za ta iya ba in ta haihu tana shayarwa sai ta bari in ta gama shayarwa sai ta rama ku daina bata kanku lokaci kuna yawan neman arha yanzu wata matan macen gabaki ɗaya ta hawo fatawa gaba ɗaya ba ta azumi a rayuwarta saboda in tana da ciki sai ba za ta yi azumi ba idan tana shayarwa ma ba za ta yi azumi ba don haka idan ka duba rayuwarta gaba ɗaya ko dai tana ciki ko tana shayarwa in ta gama haihuwa kuma sai ta ce mana ta tsufa ba za ta iya azumi ba to wannan akwai hadari a ciki kuskure ne wa anta sumu khairul lakum qur'ani yace kai azumi shine fi alkhairi a gare ku wallahu ta'ala alam na malam
Allah ya saka da alkhairi sai tambayar ta ta gaba take cewa mijinta ya kasance baya son tashi sallar asuba ta yi ta tashin shi wata rana har fada suke wani lokacin amma yana tashi idan ta tashe shi amma baya son ya fita yaje masallaci kuma tace ba su da nisa da masallacin ta rasa yadda za ta yi gashi tace suna cikin wani hali ko abincin da za su ci ma yana gagara su wata rana amma yake gyara ko Allah zai dube su wai
mijinki yana kan sabo mijinki yana kan sabon Allah kuma kuna cikin hadari duk wacce mijinta baya fita jam'i baya sallar jam'i da mutane kuma baya tashi ya sallar yana cikin hadari kuna cikin hadari kuma karki kara karki rage ba mamaki wannan mummunan hali da kuke ciki na bala'in talauci da rashin abin da ku ci yana da alaka da mummunan dabi'ar da mijinki yake da shi wataƙila Allah ya fushi da ku ya bar ku cikin wannan kunci gaskiya ne abin da kika faɗa da zai bi Allah yayi wa Allah da'a ya je addu'a wataƙila ya roki Allah Allah sai ya karba ki ci gaba da matsanta masa ki ci gaba da yi masa nasiha ki ci gaba da nuna masa lalle ne ya rinka fita sallah ana sallar jami'i tare da shi kuma ya rinka tashi yana yin sallah idan kwanci a gida baya sallah Allahu a'lam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa tana cikin wani hali a rayuwa aurenta tana tare da mijinta tace bai san cin ta ba bai san shan ta ba tace kuma wajen mu'amala aure shi ma ba ta samun gamsuwa shine take buƙatar shawarar malam
to duk auren da za a yi shi miji bai san cin ki ba bai san shan ki ba ai kina da ra'ayi in kin ga kina da hanyar da zaki nemo cin ki da shan ki da kanki sai ki dai ki nemo tunda kina son sa ki dai ki ta son sa ki ta ciyar da kanki ki shayar da kanki sannan mu'amala aure babu duk hakkokin ki ya sariyar baya yi ba zai ciyar da ke ba ba zai shayar da ke ba babu mu'amala aure to me ya saura wannan ya rage gare ki in kin ga zaki zauna a haka walalle ya ce ke ki je ki ta mama in kuma kina da wata uzuri da zai sa ba za ki bar gidan ba to sai ki je ki ta addu'a Allah ya shirye shi Allah ya gyara shi amma halaccin kashe aure halal ne ki kashe wannan auren murus ki samu sauka ki an kashe ba tunda baya ciyar da ke baya shayar da ke kuma baya mu'amalar aure ba abin da ya saura shikenan ki kashe aure in kin so in kuma kina ga zaki hakuri ki ta lallabawa har zuwa wani lokaci ko kina da wata larurar da ta sa kike zamne a gidan wanda ni ban sani ba to ki je ki ta zama hakkinki ne kika sariyar da shi sai kuma ya jira mutuwar shi kuma Allah ya je damƙe shi Allah ya mana afwa
Allah ya saka da alkhairi wannan ma dai akan azumin ne wai ana binta bashi bata rama ba saboda ta haihu kuma yanzu ga wani cikin ka gani
haka
suke nan da ka faɗa dai ka ga ba za a taɓa yin azumin
ba za su yi ba ai san banza ne da su a to inji ne abin da nake so gane wannan lalacewar fata kai yanzu haka kawai mai gida fa miji kawai baya zuwa islamiya baya makaranta baya fata kawai sai hana matarsa azumi ai kina da ciki cikin wata ɗaya wata biyu sai ai ba baraki ba kawai zai ta auno dawa kuma ka dubo latsanci ma shi fa shinkafa yake ci da taliya da makaroni idan an ce a ciyar sai ya je kasuwar kauye ya je auno dawa dawan ma irin mai kaikayin nan ita ce zai je dauka na ciyarwa wai ai mata sabata azumi na ciyarwa Allah ya sa albarka a cikin ki Allah ya sa albarka a shayarwarki ki gwada yin azumi in zai yi idan bai zai yi azumi ba ki sha azumi akwai ramuwa a gadan bayan ki duk ran da kika samu dama sai ki je kirama amma dai baki a cikin wanda shari'a tace su sha azumi kuma su ciyar kamar yadda nayi bayani a baya wallahi wannan
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai sallar fajr ina ga ko asuba take nufi ko daga tanil fajr wai tana jin bacci sosai shine ta manta wai bata yi ko bata yi tahiya ba dai ko sallama shine take kokonto wai yamma ya za ta yi
to ke wai kake yin sallah kina jin bacci kina gengedi ai bata yi ba in dai kin yi sallah baki tahiya ba
za sallama
ai baka biki mai sallama biki nan wata kila sai ki dake sake
ta tana sallar ta fara
ba kawai ki dake sake sallah ki dake sake sallah shine zaman lafiya da ma yuri buka ila ma la yuribuk
na saka da alkhairi
wannan kuma abin da kake shakka ka koma abin da baka shakka na'am
wannan take neman karin bayani wai akan matan da suke kiran mazajin su da sunaye kamar su dadi baba abba yaya irin dai wadannan
sunaye asali mijinki ba ubanki bane mijinki daban ubanki daban to amma idan an duba ka'ida ta shari'a ai ubanki ba zai aure ki ba kenan ba babanki bane koda kin ce masa dadi to ba dadin ki bane watakila sandan girmamawa ko kuma taji ƴaƴansa suna ce masa dadi ita ma take mai dadi kenan baya kashi aure dan mace ta ce mijinta baba aure bai mutu ba babu haramci na aure tsakanin su ko ta ce masa dadi aure bai mutu ba amma asali ba babanki bane kuma ba zaki aure babanki ba kuma in dai fa kika kudirce cewa shi ubanki ne to auren ku ya mutu to amma babu wata mace da za ta kira mijinta ta ce dadi tana nufin ubanta ne ko baba tana nufin babanta ne dan haka tunda suna ne kawai wanda yara suke gaya masa ke ma kika faɗa ko ta kila shi asali daman dadi alaji dadi ake ce mai ko sunan sa ma baba ne wannan babu laifi a ciki wallahi alam niyyar ake dubawa na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai ta yi dantsuwa ba za ta karba abu ba sai kuma ta karba to shine wai wacce ta karba abin a hannunta kenan wacce ta batin shine wai take cewa za ta iya mata kafara kenan wani kafara wai zai iya yiwa ya halatta
na farko dai kamar yadda muka sani a shari'a duk wanda ya rantsa yace wallahi zai yi kaza Allah sai nayi kaza duk kalmomi da ake amfani da su na rantsuwa mutum ya amfani da su yace zai aikata ta kaza idan bai aikata wannan abun ba to akwai kafara a kansa kafaran nan mun yi bayani a karatun baya yan tabaiwa ko ciyar da ainihin wato miskinai guda shida ko tufatar da su wadannan abubuwa guda uku yan tawa ciyarwa tufatarwa idan ba za a iya ɗaya daga cikin su bane to sai a yi azumi to waye shari'a ta ce kafara wanda ilaifi shi zai kafara wanda ilaifi shi zai kafara wani ba zai wani kafara ba sai lokacin da ya gajiya bai da ikon yin waɗannan abubuwan to sai a ciyar a maimakon sa a ciyar a maimakon sa ko kuma idan ba za a iya yi ba ai azumin a maimakon sa indal ajizi bai zai iya ba saboda tsufa shekaru ko rashin lafiya amma asali wani kawai baya ta rinki ji yace zan maka kafara ba ai bai halatta ba kuma an yi ba bai inganta ba na
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa su bi ne a wajen mijin su to ta kasance ta ce ita tana buƙatar miji sosai to yanzu ya ƙara aure sun zama su biyu to idan suka samu sabani saboda ya san tana da buƙatar shi sosai to sai ya dinga kaurace mata to shine take cewa ita ma to ya halatta ta dinga kaurace masa saboda wannan cin mutuncin da zai mata na kaurace mata duk tunda ya san tana da sha'awa mai karfi shine take tambaya ita za ta iya kaurace masa ta ci gaba da yin azumi da addu'a da sauransu saboda
na farko asali ba a rama laifi da yin laifi yanzu kaurace mata da yake mata azaba lokacin da take da buƙatar sa ya kaurace mata ya guje mata kaga ai saban Allah ne laifi ne kuma Allah zai kama shi akai to yaya malami zai zo ya baki fatawa ke ma kuma ki je ki aikata saban Allah dan kirama abin da akai miki yanzu kamar mata shin sha tambaya baya ciyar da ni baya shayar da ni baya mun kaza sai kuma yazo ya neme ni a shimfida na'am laifi ne kin ciyar da ke laifi ne kin shayar da ke laifi ne kin daukar nauyin ki to haka kuma ke ma idan ya neme ki laifi ne to ba a rama laifi da laifi duk da cewa gaskiya akwai ciwo akwai zafi kai baka sauke nauyin da Allah ya dora maka ba kuma ka zo kana neman wani ya sauke maka naka nauyin a tunani na dan adam da haushi da mutum zai ji a ransa zai ga ai ni ma bazan maka ba to amma ba za a yi sakayyar laifi da laifi ba mijinki ya zalunce ki ya cuce ki kin buƙace shi ya ki ya biya miki buƙata Allah zai kama shi akan wannan to shi kuma lokacin da yazo tasa buƙatar sai ki nuna masa ke mai tsoron Allah ce ki biya masa buƙatar sa dan Allah ba dan shi ba ke kuma naki hakkin ki nemi Allah tabaraka ta'ala ya biya miki dai kenan abu na biyu duk matar da Allah izar rabe ta tana da karfar sha'awa mijinta kuma yana da karamar sha'awa to ta nemi abubuwan da za ta rinka ci ko tana amfani da su wanda za su rage mata karfin sha'awa wanda ku mata kun fi ni sanin wannan a tsakanin ku kun sani ki rinka amfani da ciye-ciye da wasu abubuwa da ake sha da za su rage miki karfin sha'awa kin ga baki da ma karfin sha'awar da ta yadda idan ba a biya miki bukata ba za ki je ki shiga uku wata kila ma ki je ki barna ko ki zina to ki nemi me yake rage sha'awa ko iya tambayar likitoci ko iya tambayar manyan mata su gaya muku abu na gaba shine yawan yin azumi yana taimakawa mutum wajen rage mai sha'awa kamar yadda kika faɗa da kanki sai ki kama yin azumi to kuma tunda kika ce ma har kina fatawar ya kaurace miki kin ji zafi ke ma yanzu zaki kaurace masa ki je kama azumi to shikenan dan magance wannan matsalar duk lokacin da ya kaurace miki ya guje ki to sai ki kama yin azumi sai ki hakuri amma dai a shari'a yana da kyau ki nemi hakkinki ki yi magana da shi ko ki sa ai magana da shi ko kuma a zauna a teburi na sulhu da fahimtar juna ki daina aikata abin da yake miki shi ma kuma ya daina aikata irin wannan aiki Allah ya ganar da mu ya ba mu ikon kulawa da hakkin iyalanmu wallahi alam na'am
Allah ya saka da kai da zamanin ya ce a ciyar wannan mutum goma ne ko ce shida
okay mun ta ne to akon mutum goma nake nufi na'am
mai tambaya ta gaba take cewa magidanci ne yake da mata biyu daya inda yake sana'a daya kuma a wani gari a Kano kenan to ta ce ita wacce yake tare da ita ta kan yi korafi ita kanta akan ba ta samun kulawa saboda in ya fita tun asuba ta ce sai dare yake dawowa ko kalliyar ta baya gani to ita kuma ta nan ce take korafin in ya zo wata daya yake mata to shine kuma tace ana siyowa ta kanin ita kayan more rayuwa da su abinci da sauransu ita kuma waccan gaskiya baya sai mata shine suke so mallan ya yanke musu hukunci yaya hakan da ake yi daidai ne
to na farko dai duk mutumin da ya auri mace sama da daya biyu uku hudu yanzu tsoron Allah akan auren da yayi kuma daman an ce a mai iko ne mai dama ne wanda zai iya ne shine yake ƙara aure wannan damar ba ta aljihu kadai ba har ta zuciya da kiyaye haƙin Allah fankin wa taba lakum min nisa'i masna wa thalatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw amalakat aymanukum dhalika adna alla ta'ulu abu na biyu lokacin da miji ya raba mata waccan tana wannan gari wannan tana wannan gari to suna cikin gari ɗaya ma an ce wajibi ne kai adalci tsakanin su to ina ga in ka raba su gari da gari mun babu aula gari fa ɗaya aka ce dole ka kula da haƙin kowa kai gida ɗaya an ce dole ka kula da haƙin kowa kai adalci a tsakanin matanka shari'a tana buƙatar namiji yayi adalci tsakanin matansa wanda duk ya san ba zai iya adalci ba kar ya kuskure ya ƙara aure dan wallahi dalilin auren ka zai iya zama dalilin shigan ka wuta duk namijin da ya auri mace sama da ɗaya kuma yake zalunci tsakanin su a gaya masa kuma a jaddada masa yana yankawa kansa tikiti ne na shiga wuta zalunci haramun ne az-zulmu zulumatun yawmal qiyama Allah ce fala tadhlimu anfusakum kar ku zalunci kawu kanku haram ne zalunci tsakanin mata dole ne wajibi ne adalci tsakanin mata ta hanyar makwancin su ta hanyar abincin su ta hanyar suturar su ta hanyar duk zamantakewa wajibi ne namiji adalci tsakanin su wanda ba zai iya bai hakuri da mace guda daya ita ma ya cika matakin ta ita ma in bai cika matakin ta ba sai Allah ya kona shi to kaga maganar wannan a Kano take miji a nan Kano yake yana tare da ita yana ba ta abubuwan more rayuwa saboda yana tare da ita waccan kuma ba ni sunan shi tana jigawa ko tana Maiduguri an tafi an batta
ita wacce ba sa taron ita ake turo
ban gane ba
wacce suke taron ita ce take complain
eh ina zuwa mana watakila wata ya fi kula ne da wata ai magana gaba daya ya fi mai da haƙi akwai wata ya fi kulawa da ita
wacce ba sa taron
eh yana mata abubuwa na kyautatawa watakila shi yayi a tunaninsa zai ce tunda baya tare da ita bari ya fi kulawa da ita ita kuma wannan wanda yake tare da ita ya tozartar da ita haram ne maganar baya tare da ita ai haƙinta ne ta sabiyar ita ta yadda ta aure shi damam namiji yana zaune yana Kano sai ya aure ki yace zai aje ki a Maiduguri haƙinki ne kika ce kin yadda ya kamata miki rabon kwana kullun da kullun to amma haƙinki ne kin sariyar kin ce kin yadda yazo Kano ya nemi kuɗi Maiduguri ya rinka zuwa duk wata daya a'a watakila a Abuja yake amma yana so zai ƙara aure a Kano amma kin san Abuja yake yana kuma da matarsa a Abuja sai kika ce kin yadda ya aure ki ya aje ki a Kano kenan kina cewa haƙinki na rabon kwana kin yadda kin sariyar da shi yaje ya ci gaba da kula da haƙin saboda larura nan gurin Allah bai kama shi da wannan ba to kuma bai da dalilin da zai zo ya dauko wani abu na abun duniya ya fifita waccar wannan kuma ya tozarta da ita wannan haramun ne bai kuma inganta ba sannan kuma cewa baya dawo mata gida sai bacci yake kawo shi to kaga dai kusan ma duk ai bambancin kadan ne kawai bambancin kadan ne to irin waɗannan abubuwa da mazaje suke yi ina bada shawara su riga tuntuban malamai duk wanda zai dauki mata ya auri wata ya ajiye ta a wani gari ko ya ajiye ta wata unguwa da unguwa to ya tambayi malamai menene haƙin shari'a su yi masa bayani yanzu idan ka je duk abin da zaka yi na duniya kana neman masana ka tambayi malamai shi su maka bayani me ya kamata kai na haƙin shari'a to ai injini wannan ma bai wadatar ba kadai ka san yanzu an wayi gari ma akwai mazan da korabin kwanan ma ba su yi jama'a akwai mazan da rabon kwanan ma ba sa yi rabon kwanan kawai zuwa zai yi wacce yi ra'ayi kawai je kwana a dakinta duk wacce ta yi magana ya zage ta ya ci mutuncin ta ya ci mutuncin iyayenta suna nan barkate wallahi wata mata ta yi min fatawa wannan abu ya ban mamaki Allah sarki da ta zo fatawar ma kai Allah zai sauke warin yi shuru da zan faɗa dai amma da ta zo fatawar cewa ta yi malam ai mijin nawa ma irin ku ne na ce me kike ni biya jiya ta ce malami ne
ayya
na ce to na ce me yake yi ta ce wallahi malam idan ya zo daman kafin ya zo zai ce kowa ta yi wanka ta ce ka'ida ne in ya zo zai shigo gida kowa za ta yi wanka idan yazo wacce ya ganta ta burge shi ya sha'awar ta sai ya ce shiga daki sauran fa kowa sai ta koma ya zaba wacce zai zaba tace zai iya wata biyu a dakin wata kullun in yazo wacce zai zaba in ya gaji da ita kuma ya je zabi wata wannan zalunci ne nace a a ya dai shiga rigar malanta amma wannan mutumin ai bai kamata a ce da shi malami ba sauransu to ba wai wannan kadai ba suna nan da yawa barkate wani malam kwata-kwata yake daukan wata ya zubar da ita ma kawai bazan shiga dakin ki ba duk abin da zaki kije ki akwai maza masu wannan yanzu da zaka bude waya kace mata su kira ka suke cikin wannan larurar wallahi wata za ta kira ka tace maka rabanta da mijinta yau shekaru bata san me ta masa ba ya daina zuwa dakin ta amma yana zuwa dakin kishiyarta mallan akwai namijin da fa in aka dauko shi aka maka bayanin halinsa kai da kanka zaka babbake shi kafin ya je wajen Allah ta'ala saboda zalincin da suke ku ji tsoron Allah Allah zai kama ku akan rashin adalcin da kuke yi a tsakanin matan ku Allah ba zai kyale ku ba Allah ba zai bar ku ba duk wanda ya san ba zai iya adalci a tsakanin matansa ba kai ya kara aure ya haƙura kawai da guda ɗayan sa yaje ya lallaba da ita su ƙara sa hisabi da ita shi kuma su alkhairi dan haka mijin ku yana kan kuskure mijin ku yana kan laifi mijin ku abin da yake ba daidai bane yana buƙatar a hada shi da malamai su fadakar da shi ko irin kajin wa'azi ko kuma ku je ku yi ta haƙuri kuna yi masa nasiha har Allah ya sa gyara Allah wala
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa tana so dan Allah mallan yayi ya tsokaci akan hadisin da annabi yake magana akan uwa sai da ya fade ta sau uku sannan ya ce uba wai mijinta ne ya ce wannan hadisin wai da ifi ne sannan kuma ita kullum wai yana nuna ma ƴaƴanta ba ta da muhimmanci wai shi ya shi ne kadai mai muhimmanci shi ne take tambaya
to na farko dai mijinki shi ne yake kan kuskure kuma ya je istighfari ya tuba akan abin da ya fada dan sabon Allah ne duk namijin da yake nuna wa ƴaƴansa wai uwarsu ba ta da muhimmanci to wannan mutumin bai da ilimi kuma baya tsoron Allah sannan yana magana akan san zuciya kuma ya faɗi akasin abinda annabi ya faɗa na farko dai hadisi kam Imam Muslim ya ruwaito shi hadisi ne ingantacce hadisi na 2548 ki gaya masa Muslim ya ruwaito shi kuma kowa ya san Muslim ingantaccen hadisi ne 2548 yaje duba Imam Abu Dawuda shi ma ya ruwaito wannan hadisi sauran malamai duk sun ruwaito wannan hadisi man ahaqqu nasi bi husni sahabati ko man ahaqqu nasi bi husni sahaba Bukhari ma ya ruwaito shi duk an do an tambaye annabi wa ya fi cancanta an fi kyautata masa manzo Allah ce ummuk mahaifiyarka sannan fa sai mahaifiyarka sannan fa sai mahaifiyarka summa abaka da Bukhari da Muslim duk sun ruwaito wannan hadisi to ya zai zo ya ci hadisi na da'ifa bi inganta san zuciya ne mai gidanki yake faɗa kuma yana dora ra'ayinki akan ra'ayi mummunan ra'ayi ke kuma ki ci gaba da nuna musu cewa da ni da ubanku duk muna da muhimmanci a wurin ku kuma idan kuka shiga haƙƙina Allah bai zai kyale ku ba haka kuma in kuka shiga haƙƙin ubanku Allah bai zai kyale ku ba in ya gaya musu ƙarya ke ki gaya musu gaskiya Allah shirye shi na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa tana yawan jin bacin rai ko ba a yi mata komai ba sai ta ji kowa yana ba ta haushi ana zaman lafiya ma haka sai ta fara kuka tana yawan jin kasala wani lokacin ma tana jin kaikayi a jikinta wai amma idan ta sosa sai ta ji kamar ba jikinta take sosawa ba kuma tana yawan mafarkin ta haihu ta ce alhali ko aure ba ta da shi
to wannan dai a takaice kawai alamu ne na shafan aljan yarinyar ce budurwa ta gamu da aljanu a tattare da ita musamman jinnul ashiq wannan aljani da yake makalewa mata yake auren su baiwar Allah aiki ya same ki kin gamu da gamanki kin gamu da aljanu ne a jikinki su suke sa miki alamar haihuwa ko ki ji wata larura ta same ki duk kamar baki bane da duk waɗannan abubuwan da kike ga baki daya gaskiya ba haka kawai bane shedanu ne a tattare da ke kije ki yawaita karanta suratul baqara kuma ki je ki nemi habbata sauda zaitun miski a miki karatun ayoyin riqiya a ciki ki nemi takardar nan da ake rubuta ayoyin riqiya da kuma littafai da ake karanta addu'o'i littafin addu'a wa ruqamin littafi wa sunna ki dinga yawan ta karanta addu'o'i ciki Allah yayi miki baki da lafiya na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa tayi aure so mijin nata sai yana wasu maganganu da suka sabawa Allah har ta kai ma ya fara barazana zai kashe ta wai ashe kafin su aure ya boye mata yana da ciwon taban hankali har ta gudu ma ta je ta koma gida aka je kotu sai ya nemi sai an bashi ya nemi dai kudi ina ga so dai aka bata iyayenta suka bata hakuri ta koma to ta dawo satin ta shida abin da bai canza ba har ya karu kuma in ta nemi shi ba mu'amala aure sai ta zaginta ta yi hakuri har ta gaji ta fada waliyansa wai sai a ce ta yi hakuri ta ce tana tsoron sabawa Allah shine take so mallan ya bata shawara
babu wani bata lokaci babu wata shawara mai tsawo mijinki bai da lafiya sharadin aure ya zama yana da lafiya an tabbatar yana taɓin hankali baya iya sauke miki buƙatarki yana daginki sannan yana barazanar kashe ki yanzu duk wannan rukunan abubuwan da suka taru kuma sai ki rubuta wannan takarda kina neman ki kashe aure ko kai ki kashe ki je ki kashe aure aure ba dole bane tsakaninku ki maza ki kashe auren kafin ya kashe ki maza maza ki kashe wannan aure kar ki bata lokaci ni dai shawara ta kenan wallahi a'lam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai duk addu'a da ta zo a Qur'ani ba a karantawa a sujjada shine take cewa ko to wace addu'a ya kamata a yi a sujjada
hadisi ne yazo ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni nuhitu an aqra alqur'ana sajidan aw rak'an an hana ni na karanta alqur'ani ina mai sujjada ko ina mai ruku'i ba a karanta qur'ani a sujjada ba a karanta qur'ani a ruku'i da haka duk addu'ar da ta zo a cikin alqur'ani kuma ba ni sunan shi addu'a ce to ba za a karanta ta a sujjada ba ko a karanta ta a ruku'i kamar rabbana atina fid dunya sai dai a ce allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wannan shine abin da zai sai a sakar ma allahumma ko a karar rabbana yawwa ko a ce rabbi a dan ji wani wata kalmar da ba haka yazo a cikin alqur'anin ba to an fita daga wannan hani kenan sannan addu'o'i da ake karanta a sujjada ko ruku'i a koma cikin littafin hisnul muslim yana nan Allah ya ji kan mai littafin da rahama ya kawo shi kala kala sai a zaba a je ai tai Allah sa mana albarka ya samu dace na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa tana zaune a hostel to ɗan ɗakin su raguwar ba sa sallah tace kuma ɗan uwa ne ya da kanwani ita yayar sai tayi wata ba tayi sallah ba ita kuma kanwar tana yi amma ba kullum ba kuma marayu ne ba uwa ba uba a wajen dangin su ma suke zaune kuma da an yi musu magana sai yayar ta dauki shi ta bata rai shine take so dan Allah mallan ya musu wa'azi ko za a samu a isar da wa'azin zuwa gare su
ai hadan da su za a yi a kira ni a waya ayi bayani a ce mallan ga wance da wance ba su damu da sallah ba sai a hada ni kuma zan musu setan hama da kafireto so sai kuwa yanzu ai zan iya wa'azin anan ba su ji ba ai halaka ne rashin sallah duk dan adam da baya sallah ta babbe ne marar rabo ne abun tausayi ga maraici ga rashin sallah suna marayu kuma ba sa sallah ubanku ya mutu ba kwa sallah uwarku ta mutu ba kwa sallah kuma wai suna jami'a suna karatu kuma wai abce wa mutun ya sallah ya kama fada rashin rabo ne alamar dan wuta ne wanda baya sallah ai manzo Allah ya ce al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah abin da ke tsakanin mu da kafirai sallah bambancin musulmi da kafiri sallah da haka wanda baya sallah da wanda yake zaben wata baya sallah mai canki canki shi ma baya sallah wannan abu akwai hadari kwarai daga cikin muna fatan Allah shiryar da su abinda za in ji ne an gama karatun sai ka yanke wannan karatun sai ka tura mata ta gaya musu ko ta tura musu su ji tsoron Allah muna kaunar su muna son su muna musu fatan alkhairi amma su ne wallahi in suka bari suka mutu ba sa sallah in wuta ne su babu wani uzuri kuma ba wani tawili ba wani malamin da zai iya halatta miki ki rayuwa baki a sallah kuma malami sun ce alamar dan wuta baya sallah wanda duk yake wasa da sallah alamar dan wuta ne in kana so gane alamar dan wuta to mai wasa da sallah kawai da ka gan shi nan gashi nan ko wanda baya sallah Allah shiryar da su kuma haka za su zo su yi aure nan gaba matan aure su je su tare ayya kuma ba su sallah kai Allah ya sauke
Allah ya sauke da alkari wannan yake cewa wai ya halatta mutum ya sa a soke masa alqur'ani akan rashin lafiya ko wata bukatun sa ko saboda ya shiga wata musiba
asali karatun qur'ani su ake mutum ya karanta da kansa wannan shine asali dan nace asali abinda shari'a ta ce ai abinda salaf suke abinda sahabbai suke abinda tabi'ai suke abinda magabatan mu suke mutum ya karanta qur'ani da kansa ya sauke da kansa matukar zai iya wannan shine asali abu na biyu idan ba zai iya ba saboda yanayi yana iya sa tukin bai iya karanta shi ba ko kuma bai da lafiyar da zai karanta kuma yana cikin larura to ya halatta ya ce wa wani in yayi karatun qur'ani ya masa addu'a ka sa ai maka addu'a makarantar qur'ani ka sa ai maka addu'a kai tawassuli da addu'a saboda ya inganta in mutum ya khatama alqur'ani ko ya kammala alqur'ani yayi addu'a ana sa ran Allah zai karba baya cikin aikin salaf baya cikin aikin magabata su rinka sa wani ya rinka karanta musu qur'ani shi kuma suna zaune sai dai ruqiya ne zai yi wa mutum wannan idan mutum zai yi masa ruqiya wannan ya halatta a sauke mai qur'ani ma gaba daya amma haka kawai mutum ya iya fa karanta kullun sai je ba da kudi wai ai mai sauka haka suke shi ba zai bude qur'anin ba ga qur'anin a falo a gaban sa shi ba zai bude bare karanta ba amma zai tunda mai kudi ne zai je tare gargawa su ta fama a gidansu ci ai mun sauka 100 jima kai alaji an mun sauka a wani ma cewa wai an mai sauka miliyan wannan ba daidai bane wannan kuskure ne wani ya sa kawai ya zaman sa ba ni sunan shi shi bai zai karanta ba shi bai zai karanta ba sai ya ce aje a karanta masa wannan ba daidai bane ko ba a cikin aikin magabata na kurai amma ya halatta ka sa ai maka addu'a ya halatta ka sa ai maka roƙon Allah kuma ba dole ba sai an sauke Qur'ani ba shi wajen addu'a wallahi ko falaki da zai ka karanta ka daga nu Allah zai karba amma wannan al'adar da mutane kawai mutum yaje ya zauna ya sa ai dai mai sauka shi kuma yana kwance fa a gidansa asuba ma ba zai fita ba amma fa ya tura mai sauka kaza wannan duk bidiyoyi ne da mutane suke yanzu daga cikin bidiyoyin da ake shi ne haka kurin mutum sai ya zo bayan ya mutu sai ya zo ai ta karanta masa alqur'ani zamu zo akwai kamar akwai tambaya akan wannan kan da shiga zan ƙara yin bayani akan insha Allah dan haka wannan ba daidai bane a mutum ya karanta da kansa a in zai iya idan akwai wata larura da ta sabi zai iya yi ba to wannan ba laifi yayi tawassuli da addu'ar wanda suka karanta yace su yi mai addu'a daman me ake bukata ne in an yi karatun ma ba dai addu'a bane shikenan yawa amma ba wanda zai karanta ma qur'ani akai maka lada ko babu yawa Allah ya mana afuwa
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai dan yayar babanta ne yake son ta da aure kuma gobe za a kawo kudi to amma wasu daga cikin yan unguwar su sun ce mata kada ta yadda saboda shi dan kauye ne a Niger ita kuma yar garin Jega ce to wai idan ta yadda ta koma wai rayuwarta ta koma baya saboda ita ta taso a birni za ta koma kauye sai suka ce mata wai ko a addini bai halatta kai rayuwa a birni ba ka koma kauye to ta ce ita dai tana so ta taimaki yan uwanta saboda akwai karancin ilimi a garin nasu ita kuma Allah ya bata ilimi daidai gurgudu ta ce wai ta yi sauka har biyu kuma ta karanci fiqh da hadisi shine take neman shawaran mala
ta fara daukan zan kenan na farko dai maganar dan birni kada ya aure dan kauye ra'ayi ne ba addini bane ya halatta mutumin kauye ya shigo ya auri yar birni daga Ingila ya dauko ta kai ta kauyen da ko tallan tarki babu wannan ba laifi bane idan ita tayi ra'ayi ta ga tana so dan haka wannan abin da ƴan uwanki suke gaya miki ba addini bane ba shari'a bane tsabar ra'ayi ne tsawaro zuga ki kudin suke yi in kin musu biyayya ba lada zaki samu ba dan haka idan yazo yana neman ki kai kina son sa a duk inda yake a duniya ki je ku yi zaman auren ku me ake nema albarka me ake nema alheri dan haka halacci a shari'a ya halatta ki aure shi kuma karki musu biyayya akan wannan ra'ayin da suke sa miki ba mamaki ma hasada suke miki ba mamaki ma bakin ciki suke miki kuma fa ki sani ɗan uwanki da suke zuga ki karki aure mutumin ƙauyen nan a Niger yake ko a Kamar ko a Chad ko ma a ina yake ba fa da alheri suke nufin ki ba kawai ra'ayin su ne to ya danganta gare ki kuma wanda ki bi ra'ayin su to wannan shikenan abu na biyu ke mai ilimi ce kuma kina son ƴan uwanki kina so ki karantar da su a to ai ga can inda zaki je ki da'awa tunda ke a kebbi kike a katsina kike karki je Niger
jega
eh ko a jega kebbi kenan a jega kike a in kin tafi Niger din kauyen Niger ai shine ma zaki da'awa sai ki je ki bude makaranta kin kai musu alheri mutumin jega ya je Niger ya je kauyen Niger ya bude makaranta akwai alherin da wannan amma idan kika zauna a garin jega mahaddata qur'ani a jega masana qur'ani a jega ai sun dama ki sun sanye ki hakki mutuma ba wanda zai ji labarin ki da duriyar ki to da kin tafi kauyen Niger din ma kin je kin galadan aure galadan da awa da shefu miki alheri dan haka ke kuma kike musu ga sakon da Mallam Abdullahi ya ce miki tunda kina da ilimi ƴan uwankin nan ai za su yi amfanuwa da wasu malaman baki ba in kin bar su tunda larura aure ce ta kai ki kauyen Niger to sai ki ga ƴan uwanki su amfana da malaman jega su je islamiyya a jega kuma dan kin yi aure a jega zaki bude makaranta ne ki karantar da ƴan uwanki kawai a ai aure zaki ki tafi wani garin da sauransu to sai ki tafi Niger din ki ki gaya musu malam ya ce ki tafi Niger ki aure mijinki ki ce masa ya bude miki makaranta kin ga sai ki je ki ta da'awa kina samun lada kina samun daukaka watakila ma ki zama wata mashuhuriyar malama mu rinka jin labarin ki dan haka ni ina baki shawara karki wasa da miji ya kubuce miki ƴan uwanki fa ƴan jegan nan fa basu kawo miki wani miji ba wannan ba fa dan haka kin yi addu'a Allah ya kawo miki miji mutumin ƙauye a Niger Allah sa albarka kuma ina so na miki albishir ina so in miki albishir kin ga mutanen Niger sun fi ƴan Najeriya ba ƴan jega ba ƴan Najeriya gaba daya sun fi ƴan Najeriya samun wuta ki faɗa wannan ko a Facebook ko a ina ki faɗa ki ce da Najeriya da Niger ina ne suka fi wutar lantarki duk duniya kuma kowa ya sani daga dalilin yana daga cikin alamun samun jin daɗi da a rayuwa walwala mai daɗi samun wadataccen wutar lantarki to mutanen Niger suna da wutar lantarki ba a ɗauke musu ke ku ana ɗauke miki ko a Abuja kike ko kusa da gidan Tinubu kike sai an ɗauke miki wuta kin ji ɗaya alhamdulillahi mutanen Niger suna da abinci dan da yawa ma mutanen Najeriya ai can suke zuwa su siyo abincin cika da yawa ku mutanen jega kun sani ana kawo muku shinkafa daga Niger ana kawo muku makaroni daga Niger ana kawo muku taliya daga Niger ana kawo muku madara daga Niger ana kawo muku kuskus daga Niger ana kawo muku kilishi daga Niger to wai me ake nema ne a zaman aure ina ce abinci to akwai abinci a Niger me ya damuwar ki bari in ƙara miki na uku ko shakka babu mutanen Niger ai sun fi mutanen Najeriya cin nama a cikin abinci ina yin bayani ne saboda mata ka san suna son daɗi ko baka bane ba wannan ba wani ƙoye-ƙoye kowa ya sani kar mu yaudare kanmu Niger ne fa zaka wayi gari fa kana farka zaka tarar da safe fa an dora nama tukuba nama
da safe
eh da shi zaka yi breakfast gasashen nama balangu lafiyayye saboda tsabar wadatar sa ka ci nama da safi ka ci nama da rana ka ci nama da daddare wannan wadata ce kuma kowa ya sani kar mu yaudari kanmu kan mu bata wa kanmu lokaci suna cin nama iyaci daidai gurgudu in sani ba ko dan sun fa fimu yawan sahara ne ko ba ka ci wannan mu fa ɗan Najeriya ai hakuri musamman arewa mu fa lafiyayyun dabbobin mu ma fa mu ba mu muke ci ba yanzu shanun da muke nomawa shanun da muke kiwata duk inda lafiyayyen bijimi yake to ba dan arewa yake can sa ba daukan sa ake akai shi kudu wannan abin da na faɗa haka ne ko ba haka bane duk inda bijimi ya kai na azo a ganshi to zaka ga an dan sai shi an dora shi ko a Port Harcourt an kai shi ko Lagos an dora shi a dauka ko a trailer mutanen kudu ake kaiwa mu fa sai dai gadaran muna da shanu duk inda matacciyar saniya take mai dingishi mai yoyon ido mai gudawa mai kashi a gadan bayanta to ita ce ake kai mana kwatar mu ake zo ake yanka mana wallahi shine magana ai hakuri fa
an
yawa na garan ka ya baci akan wannan abun abun yana damuna ne sai an zabi lafiyayyun dabbobi a dora su a roka yana za a kai su kudu za a kai su ne suke cin nama mu ba za mu ci nama ba
sun fi mu kudi ne madam
kai kai da sun fi mu kudi wallahi ba su fi mu kudi ba sun fi mu zuciya ne kai dan arewa kana da matsala ne sai kiran Allah baka cin dadi haka ne mana
gaskiya ne
ga shanu ga fulani muna da fulani suna da shanu amma ba sa iya cin nama mai kyau ba daidai bane kuskure ne wannan da aka kanna tsawaita in shiga wani bayani baiwar Allah ki tafi ki je ki aurenki da Niger da Nigeria uwar mu dai uban mu dai ba mu da wani bambanci ki da kyau da Jega da Sokoto da Yamai da Zandar da Tawa da Agadez da Arlet da ina duk ƴan uwa ne duk ƴan uwa ne mu tare muke ba wani bambanci ba za a iya irga ƴan Niger masu aure a Najeriya ba za a iya irga ƴan Najeriya masu aure a Niger ba in kika musu da'a sun cuce ki kuma sun zalunce ki maza ki je aure miki aurenki ki tafi can ki je ki ta da'awa Allah sa albarka na mallam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba yake cewa ya nemi matar shi da kwanciyar aure ba sau ɗaya ba sau biyu ba amma ta ki sanan girki yace sai ta ga dama take masa sauran aikace-aikace na gida ma ba ta yi amma za ta iya awa 10 tana kallon fim a waya to wai saboda shi ma ya kaurace mata sai ta daina masa magana shi kuma sai daina mata komai kayan abinci da ya daina siya shine yake tambaya hakan da yayi ba yayi daidai
to na farko dai matarka tana kan sabo kuma tana cikin hadari kware-kware da gaske manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar ga duk matar da miji yake neman ta a shimbuta tana kaurace masa ayyuma rajulin ko ayyuma mri'in da amra'atuhu ila firashihi fata'aba alayhi ko fa'abat an ta'tiyahu duk mutumin da ya kira matarsa a shimfuda ta ƙi ta amsa masa wato bukatarsa fa bata ghadbanun alaiha ya kwane yana wato yana fushi da ita matar tasa la'anatal mala'ikatu hatta tarji mala'iku sun tsine mata albarka hatta tarji malamai masu fassarar hadisi suka ce hatta tusbiha hatta tarji kenan hadisin hatta tusbiha ne amma ana nufin hatta tarji sai ta waye gari ba wai ana nufin ta waye gari ba sai ta dawo ta ci gaba da yi masa biyayya wannan hadisi ne ingantacce Imam Muslim ya rawaito shi a wata riwaya illallazi face allazi kana fi samai saqitan alaiha duk matar da mijinta ya neme ta a shimfiɗa ta ita ji wanda ike sama yana fushi da ita. Allah yana fushi da ita. A can aka ce mijinta ya kwana yana fushi da ita, nan kuma ana nufin Allah yana fushi da ita. Ga tsinuwar mala'iku ga kuma fushi akanta. Wannan hadisin abin da yake nuna mana abuwa kamar haka. Haƙƙin miji ne akan mata. In an ce haƙƙi dole ne. Kamar yadda haƙƙin mata ne akan miji ya ciyar da ita, dole ne. Buƙatar ta ce, buƙatar sa ce, kowa walahunna mislu alladhi alayhinna bil ma'rufi walirrijali alayhinna daraja. Duk matar da miji ya neme ta, take ta je masa, to ta kwana tana cikin fushin Allah, kuma Allah yana fushi da ita. Imam Muslim ya rawaita wannan hadisin. Kenan dole ne mace ta yi mai da'a. Da rana ne, ko da daddare ne, ko da yamma ne, ko da asuba ne, ko da tsakar rana ne, ko da yaushe, sai dai in lokacin sallah ne, a je a yi sallah. Sannan kuma ba sai ya biya kuɗi ba. Akwai matan da suke wa mazajensu sharaɗi, in ya neme su sai sun biya, sai ya biya. Wato wani shakiyancin da mata suke, aka ga ma hankalinka bai zai dauka ba wallahi. Wata fatawar idan aka rubuta maka aka ma bayani, ba za ka dauka dan musulmi yana aikata wannan ba. Wai yau lalacewar wasu daga cikin mata musulmi ya kai ga wai idan miji zai nemi alaka da ita, wai sai ya biya. Sai an yi ciniki, sai ya dauki kuɗi ya lale. Wata za ta ce ga account number sai na ga alert.
Anan ma sun taɓa rubutu.
To kaji injiniya ce anan ma an taɓa rubutu saboda tsabar rashin tsoron Allah da rashin mutunci. Ki je ki ci gaba da yi. Idan baki tuba ba, kina cikin fushin Allah. Wanda Allah yake fushi da shi, ina zai albarka? Ba zai albarka ba. Bayan Allah ka sani matarka tana kan kuskure, tana kan laifi. Kai kuma ka duba laifin da kake, in kana da wata ɗabi'a ne mara kyau ka gyara. In ba ta son ka ne kuma, to dan me yasa aka je ka auri wacce ba ta son ka? Ka sallame ta. Ka bar ta ta je ta auri wanda take so. Dan kuma mazan kuna da matsaloli irin naku. Wani jarababbe ne, wani cingam ne, wani makale mata ne. Mace ba ta son ka, ba ta so, ba ta so. Ta taimaka wulakanci, kuma ba za ka iya rabuwa da ita ba. Ta tuzurta ka, ta tuzurta, ta ci mutuncinka, ta yi mai tsoronsu. A zo ta take mun fata tana tambaya, sai ita ba ta son mijinsa. Me yasa ki bayani, me yasa ba ki so? Wallahi ta kasa yin bayani. Ta ce kawai ba ta son sa. Ni yana mun abuwa, na ce faɗi ɗaya a cikin abin da yake miki dari, faɗi ɗaya. Babu amsa malam.
Kawai ba ta son.
Eh. Wata ran yana ba ta labari, yana cewa wai ai wata ta zagi mahaifiyar mijinta kaza kaza kaza, ce ai da shi ne ma kaza zai yi. Kawai sai ta ji dan ta bakanta masa saboda ya rubuta, kawai ta ji sankuwarsa ta zazzage ta.
Ta gwada shi.
Mata, malam mata, akwai rashin hankali, sai wanda Allah ya kubutar. Ta zazzage ta, ta zo kuma bai sani ba, kuma ta gaya masa cewa an zazzage ta. Kuma ya ce ba komai kawai. Jaraba, wannan jaraba Allah raba mu da ita malam. Ko da ke ayi hakuri, wataƙila hakuri ne, ko ka taba cewa a ce ko hakuri ne. Allah ya sauke wani abu. Dan haka kuskure matarka ta yi, ta yi laifi. Amma ba wannan ne laifin da ta yi ba, shi ne za ka ladabtar da ita, ka daina ba ta abinci, ka daina ba ta shayarwa, ka daina ba ta kaza ba. A'a, duk abin da ya zama na dolen dole a rayuwa ka ba ta. Tun da ka ɗauko ta daga gidansu ka kawo ta gidanka, dole ka ciyar da ita. Dole ka bata ruwan sha, dole ka bata wutar lantarki, dole ka bata magani, dole ka bata wannan, ka raba ta da iyayenta, ka kawo ta gidanka. Sannan kuma duniya ai bata san cewa ta kaurace maka ba. Kawai ka ba mata doka, wancan haƙƙina ne akan ki. Zai yiwu? Bismillah. Bai zai yiwu ba, ka sanar da manya. In kaga za ka yi jurewa a haka, ka jure, ba za ka yi ka sallame ta. Da ka ƙi bata abinci, Allah ya kama ka, baka bata abinci ba. Wanda ka rubuta mata saki ka sallame ta, Allah bai zai tambaye ka me yasa ka sake ta ba. Nan da nan ka rubuta mata takarda ka sallame ta, ka je ka auri wata. In kuma ba za ka iya sakinta ba, ka rungumi azumi. Allah ya kiyaye ka, je kai ta fama. Mu je malam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa wai yakan ba wa sirkashi 10,000 duk wata saboda ihsani da kuma rage raɗaɗin halin da ake ciki. to da azumi ma dai sai ya bata 10,000 yace a siya a wutanta kayan azumi sai daga baya bai yaji sun yi voice note da matar shi suna yi da shi tana cewa
suna da mijin da yake taimaka uwata ta
eh
suna zagin sa
eh suna cewa wai bari na tura mata abin da ya dace wai 10,000 ne zai sai kayan azumi ita kuma matar ta shi hadda tsaki tana cewa 10,000 dai ko halin karanta shikenan yace wai dan Allah mallan 10,000 da yake bayarwa bai takurawa kansa ba shin hakan laifi ne ko rashin godiya Allah ne irin na mata yace kuma shi ya dauki dauniyar karatun matarsa ta degree tunda suka yi aure sannan yace ya batta aka biya mata masters ta je ta yi masters a kasar waje yace tunda ta dawo ta canza halayenta yace duk abin da zai mata ba ta godewa amma duk da haka yace mallan a sasa adda bai Allah ya ba su haihuwa
wai a hakan dai yana tare da ita
a kware ku
shin gam kenan yau kuma mallan ka debo mana mutane wasu abubuwa shi ma wannan
wallahi yana son matar shi
eh sai
dai shi a 10,000 da yake bayarwa
Allah saka mai da alkhairi na farko dai dan uwa kyautatawa surukarka da kake yi abu ne mai kyau Allah saka maka da alkhairi mu ba za mu hana ka aikin alkhairi ba ka ci gaba da kyautata mata daman dan Allah kake bata ba wai dan wani Allah ba wannan in ka ga dama kenan amma ita kyautatawar kuma idan kana kyautatawa eh to in ka ga dama zaka iya canjawa ka dawo kana yi wabi ina fatan kana fahimta wannan kana kyauta mai duk kyautatawa kyautatawa ce to ba dole bane eh zaka yi ta kyautatawa wata kila kaiwa eh yayi butulci ko yayi wani abu duk da dan Allah kai to sai ka canja masa sai ka je ka bawa wani wanda ba shi ba wanda watakila zai ga mutuncin abin da ake masa duk da dan Allah din kai shi kuma in yaji jiki zai gane ni'imar da ubangiji ya masa ai ina fata ana fahimta hawa to anan gurin yayi kokari ni injiniya na dade ma fa ban sani ba a wannan majalisin namu ni mun taba ma karanta takarda wani mutum da yake ya sa wani albashi wa surkansa yake tura musu ko 10,000 nan ne ka iya tunawa
na gaskiya ban
wannan mutumin jarumi ne kuma yayi kokari kuma ke wannan mata ta sa ki godewa Allah Allah ya baki mai gidan da yana iya daukan 10,000 ba surkanki wallahi ko 2,000 ne yayi kokari Allah saka mai da alkhairi yayi kyau abu na biyu har ya dauki nauyin karatunta ta je kasar waje abu na uku kuma sun zo sun hadu da wanda ake kyautata mata da yadda aka dauki nauyin karatunta kuma take zaman auren mijinta ake haduwa a zagi mijin akan kyautata wanda yi
an raina
ka duba halin mutane idan baka bayar ba a hadu a zage ka idan ka bayar din kuma shi ma a zage ka sifan munafikai kenan da Qur'ani ya bada labari idan ba a baka ba an gane ku idan baka bayar ba su ce baka bayar ba an gane ku idan kuma ka bayar a su ce yayi kadan haka a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka yi idan ba a bayar ba a je a ta zagi in Abubakar ya dauka ya bayar ko in wani Abdurrahman ibn Auf ya dauka ya bayar sai munafikai su koma gefe su ce ka duba dan abin da ya bayar to wannan sifar surukan nan naka da matarka ko sun sani ko ba su sani ba sun shiga layin munafikai ne Allah ce dai da su su gyara
amin
dan haka shawara ta anan gurin tunda ka bayar kuma sun hadu sun je sun zage ka kuma dan Allah kake bayarwa kakka ji komai kana da ladanka a wajen Allah kuma kai kokari idan kaga dama zaka ci gaba ka ci gaba in kaga ka takura ka daina basu amma dai ka ci gaba da bayarwa amma ni in zan bada shawara wata kila nemi wasu mutanen ka rinka basu 10,000 ka samu ladanka ai ba dole bane ba tunda suna zagin ka sun rena abinda kake yi samu wata kanwar uwa ka rinka tura mata 10,000
kenan ka
kwarai kuwa ko ka nemi wasu makota ka rinka tura musu 10,000 kaga ladanka na 10,000 da kake bayarwa yana nan a wajen Allah kuma daman dan Allah ke bayarwa idan bakin yazo ya sake magana yace kana ce a ba ku ai ni mai karamu ai mai karamin hannu ne ni ai su ji jiki su gane cewa ashe 10,000 nan tana da amfani da zaka dan dage musu kafan batir to da zai kyau kwarai da gaske Allah ya mana afwa ka gane ma'anar dage kafan batir to ba da kuwa mu je
Allah ya saka da alkhairi
dan gobe ka rubuta mun tambaya ne kace me ake na'am
mai tambaya ta gaba yace ina ga shi pilot ne yace wai idan Allah ya zai ya dinga sallolin sa saboda sautari suna riskashi yana cikin jirgi tambaya ta farko kenan mu gama su ko kuma mu karanto duka tambayoyin
na ji
tambaya ta biyu sai yake cewa ya halatta ya janyo lokacin sallah alhalin lokaci bai shiga ba saboda zai yana tukin jirgi ina ga yadda ya fada kenan sannan tambaya ta uku sai yake cewa wajen fuskantar alqibla ba lalle ne wai jirgin yana fuskantar alqibla ba
kai wannan direban jirgi ne yake tambaya direban jirgi ne yake tambaya Allah ya saka mai da alkhairi an samu ci gaba direban jirgi zai yi tambaya akan ibadarsa na farko dai a zai rinka yin sallolinsa idan sallah ta kama shi a sama kuma yana jin tsoron wato kubucewar lokaci kafin ya sauka kuji sharadin sallah a jirgin sama
to
ya halatta ai sallah a jirgin sama idan ana jin tsoron kubucewar lokaci idan mutum ya hau jirgi zai je ya sauka inda ya sauka a ƙasa da sauran lokacin sallah to kar ya yi sallah a cikin jirgi shine ya fuffalala
to
ina fata na fahimta me yasa saboda sallah a cikin jirgi larura ce duk malaman da suka bada fatawa akan halaccin yin sallah a cikin jirgi akan larura ne ina fatan kana fahimta su malikiya a mazhabar malikiya suna da ra'ayin cewa bai halatta mutum ya yi sallah ba baya taba ƙasa dole ne a mazhabar malikiya in za ka yi sallah sai ka taba mai
ƙasa
sai ka taba ƙasa dan haka ma ba su yadda ba ma mutum ya taka wani tudu kamar yanzu kawai ka sa kujera kai sallah baka taba ƙasa ba ba sa su ba su yadda ba wani ya taba yin tambaya kan cewa zai iya sallah a jirgi wani ya ce masa zai iya ci shi ba zai ba shi dan malikiya ne me yasa a ce saboda su maza ba su sai dole ya zama bi mulasiq bil ard kana haduwa da ƙasa sai malami ya ce masa ai shi ma jirgin a hade yake da ƙasa ai dan nisan jirgi a hade yake ai yace ai tsakanin sa da sama ai akwai wani abu amma yanzu kujerar da kake zaune ai ita ma a hade take da ƙasa kawai jikinka ne bai taba ƙasa ba kamar yadda kuma kana iya yin sallah akan taburma ai jikinka bai taba ƙasa ba ai shi ma bai mulasik bane suka ce iska ce hawa ce iska ne tsakanin kasan jirgi da ya taba ƙasa dan haka zaka iya yin sallah a cikin jirgi wannan wani isin baɗi ne wani masa dan haka anan abin da nake so in ce da wannan pilot din duk sallar da ya tabbatar za ta yi masa a cikin jirgi lokacin ta zai kure ya halatta ya yi ta a cikin wato jirginsa ba tare da ya tsaya sai lokacin sallah ya kure ya sauka ya ba shi kuma kuskure ne mutum saboda yana sama kamar yadda wasu za ka sanai ba ka tabbata suna sallah a cikin jirgi ba sai su bari to sai dai in larurar rashin alwala dan akwai wannan larurar ba inda za ka yi alwala ban ɗakin jirgi ba kowa ke iya yin alwala ba dan su laifi ne ba a wajen suka zubar da ruwa a ƙasa ba a zubar da ruwa to ko mutumin da yake da kiba a jikinsa bai isa ma ya daga kafar sai wanke ba dan karamin wuri ne to kaga larurori ne da za su sa wataƙila mutum dole sai ya jinkirta yawwa to sai dai taimama idan akwai abubuwan da za ka yi taimama din a cikin jirgin ka kula da wannan tunda ita ma taimama ai tana da ka'idojinta da sharuɗanta dan haka dai amsar ita ce ya halatta ya yi sallah pilot ne ko passenger ne ya halatta ya yi sallah a cikin jirgi a sallar da yake gani in ya batta in ya sauka lokacin ci ya kuri ya halatta sannan ya halatta ya jawo sallah lokacin ta bai shiga ba ya yi ta akwai sallolin da ya halatta a jawo su lokacin su bai yi ba a haɗe su kamar yanzu misalin la'asar yana iya yi idan zai azhar ya jawo la'asar tunda galiban duk inda airport yake ma'auran gari ne ai tunda malaman fikin ma sun ce ana iya fara sallar kasaru ne an gane idan mutum ya bar gari ya bar gonakin gari to al'ada kuma yawanci duk inda airport yake za ka ga auren gari ne wata kila wani zai ce to ai yanzu airport ya zama cikin gari saboda bayan airport akwai gini ba to to wannan kuma hukunci ne na daban ina fatan mutum ya gudan tashi da nisan gurin sa da wurin to la'alla yayi ko kuma dan ya fita daga shuba ya bari sai ya tashi to amma in ya tashi din kaga hukuncin yin sallah da nutsuwa da komai kaga ta kubuce masa yawa to zai iya dauko azhar yayi ta zai dauko la'asar yayi ta lokacin ta bai ba ya halatta ya dauko isha'i yayi ta da magriba wannan ya halatta ya jawo sallah lokacin ta bai ba amma a ce pilot zai tashi jirgin sa an gane ko karfe 11 zai tashi an gane sai ce a to yanzu karfe 11 shi yanzu in ya tashi sai yayi awa kaza a sama gaskiya bari ya zo ya salla azhar karfe 11 bai halatta ba wannan bai halatta ba kamar yanzu pilot zai tashi da la'asar sai ce to ai tunda shi yanzu zai tafiya la'asar za ta shiga masa a hanya yana sama bari ya zo ya la'asar din sa ai bari yayi magaribar sa da la'asar bai halatta ba shi ma da haka ya kamata a kiyaye sallolin da ake hadawa wannan la'asar a hadata da azhar isha'i a hadata da me da wannan ko kuma yace bari ya dauko asubahi yayi ta tunda isha'i bai halatta ba wannan duka idan yayi kuma sallar ba ta yi ba sannan maganar fuskanta alqibla ba dole bane larura ne ina wato lufa sama wajhullah eh malamai sun ce larura ne yin sallah a cikin jirgi kuma mutum zai iya yin sallar sa kamar yadda aka bada fatawa ba kuma dole sai ya fuskanci alqibla ba ko ina ne kawai ya fuskanta ya kabbara insha Allah Allah zai karba na'am
Allah ya saka da alkhairi me tambaya ta gaba take cewa mijinta ne wai idan suka samu damuwa da shi idan sa rufewa yake ta cin mutunci zage ba gakin maganganu ba zai ga alkhairin da aka yi na baya ba tace duk kakanta laifi haka zai yanke hukunci fiye da abin da tai tace kuma biyayya tana iya iya wata iya kokarinta to wai shi so yake a rayu kwata kwata ba bacin rai ba kuskure kullun cikin farin ciki tace haka kuma ba zai yi ba gaskiya tace ba shi da hakuri ko kadan dan Allah mallan ya ba su shawara kuma a masa nasiha
na farko ke din ki hakuri matar da take auren miji mara hakuri tunda akwai wani alherin ana tattare shi wataƙila akwai ayya wataƙila akwai maikon duniya wanda da yawa shi abin da yake ajiye ku kenan wataƙila kuma akwai wasu larurori da ba sai nayi bayani ba wani din ba za ka iya fita daga gidansa ba wannan wanda ta ce ma ba uwa ba uba ina za ta je ba inda za ta je to da sauransu to anan ni ina ba da shawara ke ke hakuri da shi da halinsa ki ci gaba da yi masa addu'a Allah shi da shi abu na biyu ki daina yin abin da zai bata mai rai din ki yi kokari idan kina yin guda biyar ki rage ki rinka yin guda biyu biyun ma ki roki Allah Allah ya raba ki da aikata abin da ba ya so ai shi dadin mutum in ka fahimci ga halinsa sai ka zauna ka san yadda zaka zauna da shi tunda larurar zama ta hada ki da shi ba yanda zaki shikenan sai ki ta hakuri da shi kuma ki daina yi masa abin da yake sa ya zage ki ya ci mutuncin ki a hantare ki idan bai zai yi ba babu tilas babu wani dole sai ki nemi ya sauke miki in kin auna kin duba rabuwa da shi babu wata damuwa zaki iya rabuwa ki rayu ki rabu da shi tun daga halin sa bai da kyau sai je nemo wacce ta dace da shi wallahi alam na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa kanwata ce ta yi husati mai zuwa za ta yi 40 shine take tambaya dai ita ma dai akan azumi wai ko ciyarwa ko azumi wai yaron yana da tsoro sosai
sai ta jira ta sha azumi idan ta gama shayarwa ko ya rage tsotson aka fara bashi abinci ta rama azumin ta wallahi alam na'am
wannan take cewa takan yi addu'a a sujudar karshe idan tana sallah sai ta ji wani wa'azi cewa wai hakan ba daidai bane wai dole sai sujjada ta zama daidai da sauran ka a tsawaita ɗaya kenan a yadda ta faɗa shine take cewa dan Allah mallan ya hukuncin yake ne
ba dole ne sujjada kowace tsawon ta zama daidai da kowace ba ya danganta kaga irin addu'o'in da mutum yanga dama yayi kawai dai abinda ake gujewa dabi'ar da wasu mutane suke yi suka mai da shi kamar addini a ware sujjadar ƙarshe a sallah a gama ita aka fi tsananta wannan bid'a ne a ware sujjadar ƙarshe a cikin sallah ya zama duk addu'o'i masu muhimmanci a nan zai wannan babu nasi babu dalili akai dan haka idan kina da wannan dabi'ar ki daina ki baza addu'o'inki a cikin kowace sujjada yayi daidai nan Allahu akbar
Allah saka da alkirwanin take cewa wai ya hukuncin wannan auren mace ce take son mijinta tsakani da Allah wai daga baya sai ta gane yana son ta ne wai saboda dukiyar mahaifinta saboda su al'ada sai idan aka yi aure iyaye yarinya suna ba da ci da sauransu har jari ma suna bayarwa to wai shi ashe dan haka ya aure ta sai daga baya ta gane ta yi kokarin yi masa biyayya amma baya gani har ya kai wai idan suka samu sabani yana hana ta abinci kuma ta ce tana son aljanna tana so ta bi shi to ta ce dai cin mutunci har ta gaji ba za ta iya ci gaba da wannan rayuwa ba shine take neman saki shine take tambaya take neman ƙarin shawara take neman shawaran malam hakan ta yi daidai
to na farko dai ai ba laifi bane dan mutun ya ga kuna da kuɗi ya nemi ki ai ha to zai nemi ki ne dan talauci ka fahimci mata wata ba wato ba ina nufin niyyar auren kwata-kwata yayi ba dan Allah ba dan kuɗi amma kuma a matsayin dan adam yanzu malam duk wanda ya zo neman yarinya ya ga ubanta mahala mawadaci ne na da abin alheri akwai laifi ba laifi ba ne ba ka nemi mai dan dama-dama waye yake neman wahala ta haka babanki yana da wadata yana da rufin asiri ya kara miki kima ya neme ki a wurin saboda gidanku akwai rufin asiri wannan ya kara miki daraja ai ya fi azage ku da talauci kar ki ce ba dan Allah ya aure ki ba ki ce daga cikin qualities da yasa ya aure ki ubanki yana da shi kuma wannan ai matsayi ne alfahari ne gare ki ka aure ni ubana yana da shi yayi daidai bai kamata ki kashe aure saboda wannan ba dan kin gane yana son ki saboda kuna da kuɗi to zai soki ne saboda kuna cikin talauci a'a bai yi laifi ba ai dan adam ne ai kawai abinda aka ki ya zama babu niyya mai kyau tsabar kwadayin duniyan ne yasa kawai yayi auren da dukiyar ta kare shi kama tozar ta ki to wannan shine abin da yake abu na biyu a cikin fatuwarki kin ce babanki yana da wadata kuna da rufin asiri kuma kin zo kin ce mana baya baki abinci
shi mijin ba ka samu sabani
to tunda suna da wadata kuma ubanta mai hali ne
aiwa a gari ɗaya suke ba ko suna da nisa
to ba sai ta ciyar da kanta ba sai ta ɗauka a cikin kudin da ubanta ya bata ta riƙe auren
ya ƙare ai fa
na'am
ta yi abincin ya ƙare
ko kudin ya ƙare ko kudin uban ya ƙare yanzu ko uban ya mutu
to
wannan laifi ne ba daidai ba ne wataƙila da yana ciyar da ita ina jin da ba ce wannan tambayar ba to yanzu kin ci da ke da yake da wulakanta ki da yake duk wannan dalilai ne da cin mutuncin da yake miki wannan duka dalilai ne da a shari'a idan ba zai gyara ba bai daina ba za ki iya neman saki amma fatan mu a yi masa magana ya daina a ci gaba da zaman auren amma in bai gyara ba bai daina ba in kin nemi ya sake ki in ya ki ya gyara an buga ya ki ya gyara kika nemi ya sallame ki ba ki laifi ba baki saba Allah ba amma dai ki auna ki duba ki gani me zai biyo bayan kin rabu da shi kun rabu da juna saboda shi kuma matsalar baki san wani mijin ne zai zo ne miki daga baya ba wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa yana da kyau idan bayan an daura aure bayan an dawo mace da mijinta kenan already an riga an daura su dauki hoto tare sannan wai yana da kyau idan an kai ta gidan mijinta ya kira mai hoto a musu hoto a gidan shine tabbata ta karshe take cewa wai shin wai daukan hoton ma dai kwata-kwatan shi yana da kyau ko yaya
to duka wannan tambaya ce akan halaccin daukan hoto ko rashin halaccin daukan hoto matsala ce da akwai sabanin malamai akai a dauki hoto kar a dauki hoto na farko umuman daukan hoto akwai malaman da suka tafi akan haram ne haramun ne daukan hoto kadan daga cikin su akwai Sheikh Nasiruddin Albani, Allah ya masa rahama, da wasu daga cikin malamai a da can da yanzu, da ka ba su yadda a dauko tun su kuma ba su amanta a dauko to ba. Me dalilin su? Nassoshin da manzon Allah ya magana akan haramcin hoto, hadisai da suka ta kawo akan wannan, Allah ya tsine masu daukan hoto, wannan da suke daukan hoto za a ce su kura ran abin da suke dauka da tsoronsu. Abu na biyu, wasu malaman sun tafi akan hadisan da Annabi yake magana akan tsinuwa da la'anta da haramci a dauka, ba irin hoton da ake dauka yanzu bane, ba wannan hoto photographer na camera bane, hoto na zane, hoto na mutum-mutumi ne. Da yawan su sun tafi akan wannan, da haka malaman da ake ganin suna daukan hoto ko wanda ke watan su, to suna kan wancan ra'ayi din ne na cewa wannan hoto da Annabi ya hana a dauka. Lalle akwai hadisi Annabi ya hana a dauki hoto, tabbas, amma ba irin wannan photographer da wannan kyamarorin mu suke dauka ba, shi bane ba. Suka ta kawo hujjoji da bayanan su Usaimin rahimahullahu ta'ala da sauran wasu malamai, wannan ina faɗa ne a gurguje, amma wata rana in mun samu lokaci a farkon karatu za mu kawo hujjojin waɗanda suka haramta a dauki hoto da hujjojin waɗanda suka halatta a dauki hoto. To idan an ce ya halatta a dauki hoto, misali in mun tafi akan ra'ayin waɗanda suna ganin ya halatta, ba irin wannan hoton ne Annabi ya haramta ba, in mun tafi akan wannan hukuta da jayayya da sabani, to shi kuma mijinki da zai je dauko wani balagagge ya ganki ya dauki hoto ba, bai halatta namiji ya zo ya dauki hoton kyamara ga wata macen da ba tasa ba, kamar namiji ya rinka daukan hoton yan mata, ko namiji ya dauki hoton matar wani, ko da kuma mijinki ne ya baki dama, sai dai a nemi mace mai daukan hoto ta dauke. Yanzu anan ana magana akan kallanki da zai yi, shi yanzu mai kyamarar namiji da zai ga kirjinki ya ga kwalliyarki ya ce gyara fuskarki Hajiya, wani ma ya sa miki huda ya gyara ki, wani ya miki kaza, wannan kallan naki da zai yi bai halatta ba. Koda ku mun tafi akan ra'ayin malaman da suke ganin halal ne a dauki hoto, to ku ai bai halatta wani balagagge ya zo ya ganke dauki hoton ki, wannan haramun ne, la yajuz. In kin ce ba za ki dauka ba, ya nemo mace mai dauka ta dauke ki, wannan baki laifi ba, baki sabawa Allah ba. To amma idan ya aure ki tunda kin zama matarsa, ya halatta ya nemo wata mace mai daukan hoto ta dauke ku tare, in mun tafi akan ra'ayin masu halatta daukan hoto. Idan an kai ki ko kuma an tare an yi daurin aure, ya zo gidanku yana so ku tsaya tare ku dauki hoto, idan mace ce za ta dauki hoton ku, ya halatta in mace ce. Me yasa nace mace? Ni ba ni da dalili, ba ni da hujja da zan halatta wani namiji balagagge ya dauki kyamara ya kalli wata mace ya dauki hotonta ba, ko da kuwa ya an tafi akan ra'ayin waɗancan malaman da suka halatta a dauki hoton, ni ba ni da wannan hujjar, don haka a waje na haram ne, la yajuz. Sai dai a nemo ko mace ko karamar yarinya ko karamin yaro da babu haramci a kansa ne ya kalli wannan mata, wallahi ta'ala alam. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Mitanga baya ta gaba take cewa mijinsu ne wa yake amfani da ita da kishiyarta a tare, ta ce sun yi wajen sau biyar saboda matsanta musu da yake yi, to yanzu sun bijire masa, shine abin ya kai wai har da duka.
Shine ban gane wannan fatan bai taka ba, menene kake so ka ce?
Miji ne yake hada matansa guda biyu, ita kenan wacce ta rubuto tambayar nan, da ita da kishiyarta yake hada su yi alaka da su a daki daya. Tace an yi har sau biyar saboda yana matsanta musu, har ya sa su dai aka yi har sau biyar, to yanzu sun bijire sun ce wallahi su ba za su ci gaba ba, shine yake hadda
dukan. Yanzu damun ana samu wanda zai iya wannan abu?
Wallahi gashi dai ta rubuto, tace dan Allah malam ya taimaka.
Anya wannan ba tsafi yake ba ko ba wani tsafi ya je karbo a wajen wani boka ba kuwa?
Shedinci.
Yanzu mai hankali mai mutunci ba dan butulu ba, mai kunya ya dauko waccar matar, duba kishin mata fa, injiniya ka lura
kishi ba,
duba kishin mace fa, ka dauko ta ka sata a daki a wuri guda kai alaka da ita, daya tana kallo wannan wani irin dabbanci ne da shiga hakin dan adam ai ko ban ja aya ba ko ban ja hadisi ba ai akwai shiga hakin dan adam ba babu dan adam taka a cikin wannan abu kan na tsawaita haram ne bai halatta ba na farko akwai ganin tsaraicin juna idan shi namijin ya halatta ya ga tsaraicin kike to ita kishiyarki ya halatta ta ga tsaraicin ki sannan ke da zai hada ki da kishiyarki wuri guda ya halatta ku kasance wuri guda ta ki ga tsaraicin ta wato irin waɗannan tambayoyi ne wasu mutane waɗanda ba sa bibiyan mu a karatuttuka idan sun ji fatawar ana fada sai su shekarya ne saboda me ai gani suke kurin ai hankali ba zai dauka ba to Allah sauki Allah shirye da shi kar ku yadda kada kuma sada'a wani zai ce ai matan sa ne baka da hankali baka da hankali baka san me kake ba matan sa ne tabbas amma shari'a ta bashi dama inda zai amfana da kowace dama privately akwai shiga hakkin dan adam anan ka dauki mace da zafin kishin da take da shi ka saba wa Allah ka aikata haram ka hada ta da yar kuwarta wuri guda ku kwanta tare kuma wai ta kiyarda wai ka dake ta ya kamata wannan a samu itace a musu duka
gaskiya ne
a bashi kashi ko baka ce gaskiya ba ma gaskiya ne ayi kuma ba ku da zuciya ma
sau biyar fa
wala ba ku da zuciya da ke da kishiyar taki ki ga mata ba ku da zuciya ba kuma san me kuke yi ba ku kaurace masa shi kadai ne namiji shi din banza shi din wofi shirme mutumin da baya tsoron Allah mutumin da yake dabbanci yake dayusanci yake aladanci ya je ya karbo wani tsari na boka ne wata kila ni injiniya ban gamsu wannan mutum yana cikakken hankali ba kuma ni ban gamsu cewa wannan mutumin ba wani boka ne ya je bashi wani lakani cewa ya rinka hada matansa a shimfida guda ba yana alaka da su bai kamata mu yi sakaci wajen bada fatawa mu yi sakaci ko wajen ba mutanen nan amsa ba saboda wani shakiyanci ne za a shigo da shi kuma na daban kuma ya kamata ku kai shi ƙara kungiyar mata ƴan women right ku kai ƙaran wannan mutumin a neme su a dau mataki akan shi ya ci mutuncin mata anan ƴan ƴancin mata ya kamata ku aiki ya dauki mace ya zo ya hada ta da ƴar uwar ta matar aure da salatu annabi kuma yayi ba sau ɗaya ba kuma har da duka ke baki da uba ke baki da yaya ke baki da ƴan uwa ku je ku ga iyayenku ku ce sun aura muku alade Allah shirye da shi Allah ganar da shi muna masa addu'a idan akan jahilci yake Allah ganar da shi idan ku akan shakiyanci ne Allah muku maganin sa kuma muna muku addu'a ya Allah ya mai girma da daukaka wannan mutumi idan shakiyanci ne da saba maka da keta dokar ka ya ubangiji Allah ka samar wa da matan nan yanci ka raba su da shi ka ba su wani miji wanda ba shi ba karki saki murya da keke akan wannan abu kuma kar ku sake bari ya hada ku a daki daya in ya kira ku daya ta je daya kar ta ji in ya kira daya ka ce sai ta fito in daya ta shigo daya ta fita ku yi ta wasan buya da shi a haka Allah shirye shi
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa wanda za ta aura ne in ta yi musu magana akan ya bata kudin gyaran jiki da sauran abubuwa da sauran abubuwa wai kawai sai ya tura mata wa'azin wani malami to a wa'azin dai ana magana akan cewa mutum
in ya yi yanko wani wuri ya yanko inda ya fusa daidai
so mutum wa'azin yana magana akan da yin fiqh sa'atin mutum dai ya ciyar da abinda daidai gwargwadon halin shi kuma ba mutum ba zai kyauta da abinda ba shi da shi ba to ita kuma ta ga ko auren ta bai ba amma dai tace an kusa auren shine take so mallan ya fayyace musu
to na farko dai ki taka tsantsan da auren marwaci sakon farko kenan kuma ni na sha fadan wannan ina maimaitawa akwai mutanen da stingy marwata marwus marwata ne sinjis ne suna da rowa dan haka ina ja miki kunne mutumin da bai aure ki ba tun yanzu abin da ya kamata yi miki na dole kina cewa yayi yana turo miki wata aya ko hadisin da ba haka bane ba wallahi in kika fada hannunsa sai abin da Allah ya yi amma ko ban hada auren nan ba inda naji kin ce an sa aure ki fa tsaya ku fahimci duna wani wai kai haka kake in yace eh haka yake to ki ce ka dan saurare ni zan yi shawara idan ki sanar da iyayenki ko kuma ki tafi da babban guzuri in zaki auren nan iyayenki su tana da abin da za su ciyar da ke su dauki nauyin ki gaskiya kuma mutane su ji tsoron Allah su zai zuwa fatawar malamai suna yanke iya gabar da suka ga dama su ga mutane wannan haramun ne ha'incin ilimi ne cin amana ne ya zaki ki tattauna da shi ku shawarta in kin ga halin sa ne in kin ga zaki ya zama da shi a haka bismillah in kin ga ba zaki ki ba su aura Allah kawo miki wanda zai kula da ke na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa yar wacce ce tace ta dina san mijinta ko da yayi wani abun kyautatawa duka dai ba ta so tace sake ta yaki duk da dai bata faɗa masa cewa ta dina san shi ba tana gujewa zanubin da za ta aikata saboda hakkin shi akan ta na aure tace tana da nata dalilin saboda yana neman matan banza a waje kuma ba shi da kyauta sai dai ta gaina wa wasu ana dai ta gaji da auren shine tace dan Allah malam ne magana akai ita kuma za ta san yadda za ta fita wata jigari
ba daidai bane namiji ya zama marwaci baya daukan nauyin matarsa kuma ya zama mai neman mata da kuma mai ne laifin da ta faɗa na gaba
yana kyauta ita in waje yake
mata ka idan mun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairu sadaqati an zahari ghinan mafi alherin sadaka shine gida ya wadata yawa ka samu wadata iyalin ka sannan ka ba wani dabi'ar mijinki ba daidai bane kuskure ne ko yana tattare da mugunta sosai ku ya tsananta muku ya je faranta wasu ka san wani akwai kyauta amma a waje a gida dai ba sa ganin kyautarsa amma a waje ana ganin kyautarsa wani yana da wannan dabi'ar to kuma wannan ba tsoron Allah bane ba daidai bane to wannan laifuffukan fa da kike in irga kina da dalilin ki iya kashe auren ki saboda su idan bai zai gyara ba kullum muna ga musu abinda ake so ya gyara kuma a bashi time ya gyara kuma a yi masa nasiha ya gyara in duka waɗannan matakai aka bi an bashi lokaci bai gyara ba an masa nasiha bai gyara ba an hada shi da wasu bai gyara ba to tana iya neman ya sallake ya sauke mata babu wani bata lokaci shine shawara ta wallahi alam na
tace suke ta yaki
sai ta neman ta tafi kotu ai ba wani wahala duk wani duk matar da mijinta tace sake ta yaki sake ta ai akwai alƙali ai ai babu tilas
wasu iyayen kuma su suke hanawa
to
tace za ta saba wa Allah tace je ta saba wa
ba wani sabon Allah da kika yi
kar ta je ta saba wa Allah zaman da take
ai okay to eh lalle kam indai ba kya son sa yana wannan zaki ya saba Allah ai sai ki je ki abin da su iyayen naki ne ba akan daidai ba yi iyayen nata ne ba akan daidai ba kar ki zauna ki saba wa Allah dan yi musu da'a la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq hadisi ne na malama
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ta yi aure shekara 3 amma babu kwanciyar hankali wai saboda makirci na uwar gidanta mijin ya ki ganewa yanzu kimanin shekara 1 kenan ma ya dau uwar gidan sun koma wani gari ita ya barta a zandar tace babu ci babu sha ba sutura wajen zaman ma da take zaune ita take biyan kudin haya ga yara biyu babu magana mai dadi wata ma tana magana da shi kullun cikin tashin hankali tace ba ta da iyaye Allah ya musu rasuwa ba ta da ko mutum daya da zai taimaka mata ta nemi taimako a gurare daban-daban sai dai hakuri ake bata kullun idan tai magana wai sai ya ce aurensa yana nan kuma yana so amma ya ki zuwa ya keta inda yake zaune. Taida na sani hata gaji saboda kullun cikin kuka take. Tace a haka wai har taje ta aikata zina da aurenta. To ya tafi a bata shekara. Tace to tana son ta sanya muku aurenta.
Kar a bata lokaci ki gashi auren kawai ki neme yadda zaki rayu. Tunda ba zaki yi hakurin barkin fara zina. Ni ba da wata fata wadda zan baki da ki zauna a haka je ki ta zina. Ki kashe auren ki neme yadda zaki rayu. Allah ya sare. Na'am.
Allah ya saka da kai. Wannan take cewa wai idan mace ta haihu kwana nawa za ta yi ba ta yi sallah ba kuma wace addu'a za ta yi idan za ta yi wankan haihuwa kan jinin haihuwa.
Hadisi ya zo ingantacce a ɗaya daga cikin mata annabi ne take faɗa ko watanta kanatin ne sa'u ta qa'udna ala ahadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mata idan suka haihu a zamanin manzo Allah suna yin kwana 40 ne kwana 40 a rinka kula da jinin in ya kai kwana 40 sai ayi wanka sai a ci gaba da sallah amma wani yana iya dauki kafin kwana 40 an ga ya dauki alamun daukewar jini sun tabbata sai ayi sallah ko da kwana 40 din bata cika ba wallahi alam na'am
sai take tambaya kuma wace addu'a ake yi idan za a yi wankan
wani wanka
wai na jinin haihuwar
babu wata addu'a kawai niyya za a yi wanka babu wata addu'a na'am
sannan kuma take cewa wai kwana nawa za a yi ba a yi saduwa aure da ita ba sai ta shekara ko kuma sai ta yi dan da ta haifa
na farko dai idan jini ya dauke ya halatta a cigaba da mu'amala aure da ita in dai jinin ta dauke kwana 40 bayan haihuwa kenan ana iya alaka da mace kwana 40 bayan ta haihu ko kuma ma sati biyu in dai jini ya dauke babban abin da yake hana alaka da mace jini abu na biyu sai kuma lafiyar jiki idan babu wani barna da haihuwar ta mata babu yanka babu dinki babu wani matsala shikenan a cigaba da alaka babu wani kwanaki da shari'a ta kayyade cewa bayan haihuwa sai an yi wannan kwanakin sannan a cigaba da alaka na farko a tabbatar lafiyar ki kalau sannan kuma a tabbatar jini ya dauke kuma zaki iya jurewa din shikenan in ku ba haka ba ki bari ki huta ki ci abinci mai kyau ki farfado sannan a cigaba da mu'amala Allahu a'lam
sai kuma mai tambaya ta gaba take cewa mahaifiyar ta ce take bada magani kamar debo kanci kenan
shi kuma in ta mutu tana aikata wannan dabi'a wuta za ta shiga boka kam wanda ya je gurin sa manzo Allah ya ce sallar safana 40 babu wanda ya je wajen sa sallar safana 40 babu kuma yace man ata kahinan aw arrafan tasaddaqu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yaje gurin boka ko mai gobe da nisa ko mai duba ya gaskata shi akan abin da ya faɗa ya ma kafirce da abin da Allah ya saukar da annabi to ina ga wanda shi yake aikata ma dabi'ar bokancin ai akwai hadari kwarai tana aikata haramu kuma kar ku mata da'a akan wannan mummunan sana'a da take da shi kuma ku mata addu'a Allah ya shirye da ita lalle ma fiye ku tana cikin hadari na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa an yi mata aure yanzu shekara 6 lokacin tana shekara 18 shi kuma mijin yana da shekara 48 yana da mata wanda suka yana da mata da yara ma wanda suka girme ta tace an cire ta a makarantar boko ba shawarar ta shi ya ce matarsa ba za ta yi karatu ba tace ko hira baya bari ai da shi irin ta ma'auratan nan tace baya kula da ita yaransa ma baya kula da su ba a hira ba a komai tace shekara 2 bai sauke mata hakkin bai sauke wa yaransa hakkin su ba sannan yace tace idan an zo alaka aure kawai idan bukatar sa ta biya ita ko bata gamsu ba kawai shikenan zai tashi ya tafi ko ya ce mata zai dawo da asuba amma ba zai dawo ba tace yanzu tana cikin damuwa tana tsoro ma ciwon damuwa zai iya kama ta tace yanzu ko hadda take mamantawa take sai ta manta ta fara manta abubuwa tace ba wanda za ta kai wa ƙararsa iyayenta duka sun rasu tace mahaifiyar ta ma kafin ta rasu idan ta kai mata ƙara ba ta goyen bayan ta sai tace wallahi ba za ta zauna a wajen ta ba ko da ta kashe aurenta
Allah soyayya mai
shawaran malam
Allah soyayya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wato akwai larurar da wata dai ta fada cikin larura bayan da zaka yi dole ka batta ciki
wallahi
yanzu kaga wannan auren babban abin da ya cancanta a kashe shi wannan auren abin da yafi dacewa a kashe shi ya zama babu shi saboda iya karshen zalunci kenan to amma in ka kashe auren ina za ta je ita kanta ta tabbatar ba inda za ta je daka tunda ba inda zaki je ba yanda zaki ba iyaye ba kowa Allah ya hada ki da miji azzalimi ki fara tunani ya zaki iya rayuwa ki taimaki kanki kuma ki cire wa kanki sha'awar bukatar da namiji din kawai ki dauka kina zama ne yana taimaka miki kina kula da yayanki shikenan kawai ba wata hukuma ba gidan da za ta ce ba wani gwamnati shawara ta biyu ki fara tunanin in kin kashi auren a ina zaki iya rayuwa da ba zaki tozarta ba in kin samu ki kashi auren shikenan Allah ya sauke na mu
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa matar tana da tsohon ciki sannan mahaifiyarsa ma haka tana fama da ulcer ba ta iya azumi sannan akwai sauran azumi guda 6 na bara da bata iya karasawa ba shine yake tambaya za ta iya ciyarwa sannan ya ciyarwa zai kasance
ba za su ciyar ba da kafin ta samu tsohon cikin me yasa bata dama ba wato ni ina mamakin mutane ba za su ciyar ba
mahaifiyar da gwara mahaifiyar
ita ina zuwa ita dai matan ba ciyar ba sannan amma mahaifiyarsa take ta fama da ulcer kaga wannan tana fama da ciwo ne da wamman ciwo da an san larura ne dole ci abinci akai akai ita wannan za ta iya ciyarwa ta sha azumi ta ciyar amma matarka kuma ba za ta ciyar ba za ta sha azumi za ta rama ne in ta samu warkewa ko ta gama shayarwa sai ta rama wallahi wannan nam
Allah ya saka ya ake ciyarwar ana yawan tambaya
kullun abincin mutum daya abincin yini abinda zai ishi mutum a yini abinda zai ishi mutum a yini na adadin kowace rana mutum daya kowace rana mutum daya dan hada na kwanakin aka bawa mutane adadin yayi na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa idan mutum yana bin liman sallah karatun bayyane to amma mamu yana can baya baya jin karatun to shine yake tambaya zai iya yin karatun kamar yadda ake yi a sallah azhar
asali da mun dai abinda qur'ani yace wa idza quri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu idan ana karanta alqur'ani ku shaurara ku natsu to zaka saurara ka natsu ne ai idan kana ji ko ba ka bane to ba a ji gaba daya abinda shari'a ta ce zai karatun bayyane in limai na karatu ka saurare shi sai dai karanta fatiha wannan koda ana ji zaka iya karanta fatiha dan haka ya halatta ya karanta fatiha kawai zai iya karanta fatiha na'am
Allah ya saka da alkhairi sai kuma yake cewa yana so mallam ya bashi shawara gaskiya wace yake so wai karatu take yana son wata da aure ne to amma wai karatu take shine yake so mallam ya bashi shawara
to wai wannan wai mutane me yake damun su ne wai
a mallam
shi fa yake son ta kuma tana karatun ta kuma yana son ta shikenan ba haramun bane ka so wacce take karatu sai ka jira ta kana da zaki ko ka jira ta gama ka aure ta tunda Allah ya jarabe kana son ta duk wanda yake son abu ba yayi hakuri da shi ba ko kuma ka nemi izinin iyayenta su aura maka ita tana cikin karatu ka bar ta cigaba da karatun tana karatun ta kuna auren ku in ba za ka iya kodiya ciki ba ka rabu da ita ka je ka auro wata in ta gama karatu kai ta biyu da ita waje
to mallam ko zai ja hankali akwai ma'yan mata da yawa da zaurawa da suke suna nan a ƙasa suna neman mazajin ne ba sa zuwa matan sun yawa
to yanzu ga gogan ka wannan shi ya zo ya makale wata tana karatu tana da abin da za ta yanzu anan kai zai kai ka san adadin mata nawa ne a hannunka wanda suna neman mijin aure
wallahi mazan ba sa zuwa mallam ya kamata ya ji hankalin mazan
nima nan a bangare na suna nan barkace kullun neman mijin aure suke ai mazajin ne taurin kai ne su ka san matsalar mutane mallam
a'a
ai mutane ba su kirki ne wato idan mutum ya zo sai ya ce maka mallam yace shi shi mace yake so fara doguwa shiririya ko yar dubur dubur me kaza wani ma in ya rena ma hankali har hancin ta sai ya ga maka mai hanci mita kaza ko ko tsawo kaza mai kaza mai kaza mai kaza duk ya gama lissafo kaloli na giredi amma shi fa in ka ganshi yanda ka san daga kamfanin gawayi ya fito akramakumullah shi fa bai da waɗannan sifofin gaba daya kuma idan kudi ne ma da mata suke auren mutane dan shi shi bai da kudin ni dai malam bazan iya tunawa ba duk matan da suke zuwa wajen mu su ce a samu musu miji wallahi mata suna da karamci suna da mutunci bazan iya tuna akwai matar da tace min wai sai an nemo mata miji mai kyau mai halitta kaza mai halitta kawai ka san me suke cewa bayan Allah malam a samu mun wanda zai iya rike ni
rufin asiri
a samu mun mai rufin asiri abban abin da mata suke faɗa mai addini mai rufin asiri basu damu da a kyakkyawa mai kama kaza ba balifi bane namiji ya nemi mace mai haske mai kyau din balifi bane amma yau mutum ne zai zo ya dame ka ce mai addini yake to da ka tura mai mai addini yace wala ko akwai wata bace ba
eh ko akwai wata
mana sai ka an samu giredi
eh
Allah ya sauke zamu yi musu aji yanzu dare yayi mu je sai nan gaba insha Allah
Allah saka kirwana yake cewa shi ma'aikacin lafiya ne shine yake tambaya wai ko ya halatta mata aure ta zo ai mata allurar family planning ba tare da mijinta ba ko wani muharramin ta ba
da halatta ba
so
na'am
sai tambaya ta gaba yake cewa masu yin alwala a ban daki wanda yake cikin daki bai da kazanta sosai mai hukuncin yin haka
ba laifi ban dakuna na zamani irin wannan masu abuntu guran da ba a ganin sakazantar ba a gani pollution ake za a yi alwala a ciki ba laifi bane ko irin wancan na gargajiyan ma aka koma gefe za a yi tunda ba a cikin najasar ake ba na'am
wala saka da alkhairi wannan yake cewa shi dalibin ilimi ne akwai wata daliba da yake son ta da aure amma sai mahaifinta yake amincewa saboda genotype din su ya saba ita SSG ma'ana tana ma da cycle shi kuma AS ne amma mahaifin ya ce ba zai mata auren dole ba shine idan ta amince a haka duk abin da ya biyo baya babu ruwansa amma ya saurari wani program na wani likita yace akan wai suna da maganin genotype da sauransu shine yake so malam ya bashi shawara
na farko dai uba bai yi laifi ba sanan miji bai yi laifi ba ko iyayen yarinya ba sai laifi ba idan aka zo za a aure aka ce a zo a genotype test a gwada jini a san me mutum kariya ne ko ba kariya bane mana in sun hadu akwai matsala wannan ba laifi bane mun sha yin bayani malamai sun yi bayani akan zaman lafiya a aure miji lafiya mata lafiya wannan abun ne da ake so gaskiya dan haka duk gidan da kaje neman aure iyayenta suka ce sai an zo da gwaji in an ga kun yi daidai to yafi muku daidai yafi dacewa da shari'a kuma ba a saba wa Allah ba abu na biyu duk lokacin da aka hadu din akwai matsaloli haifan yaya masu sakila karawa al'umma ne nauyi karawa gwamnati ne nauyi da bata iya daukan nauyin su gaba daya da kuma in aka ci kuskure aka fado gidan talaka baya iya jurewa wannan larurar mai ciwon sakila mu galiban mutuwa suke yi mun sani ba saboda ko negligence din mu ko kuma rashin kulawa rashin magani galiban mutuwa suke gaskiya to tunda soyayya kuke yi to ya kamata ku yi soyayyar da in kun hadu za ku haifa abin da zai zama muku bakin ciki da bacin rai da damuwa ba dan haka halal ne a kiyin auren saboda wannan abu na biyu a likitan da aka ce an ji labari yana iya canja genotype din to ai ilimi ne sai a je a same shi ai ya zo da ilimi ne wanda suka ce ba za a iya canjawa ba ya abin da suka sani kenan wanda yace kuma yana iya canjawa to sai a je a gwada a bashi kudi ya canja kuma a je a gwada in ya canju ba ƙarya bane ya canju ko matsalan mutane in an kawo abu sai ku inkari duk wanda yazo da abu na ilimi yace ilimi ne a je a proven din sa ga kayan gwaje gwaje ga manyan manyan likitoci ga basu ilimi a bashi na ma a proven din sa in ya tabbata ko da ba daga Ingila yake ko America ba ko daga Spain ko Canada ba a Nigeria yake kun samu mai ilimi yazo da proof yazo da innovation yazo da abu sabo ko karba ku yi aiki da shi na malam
Allah ya saka da alkhairi sai yanzu na duba na tsallake wata tambaya yake cewa a shari'ar musulunci wai daidaito na genotype da dalili ne da za a iya fasa yin aure shi ma dai kamar
ni shari'ar musulunci ai tazo da maganar lafiya tazo da maganar lafiya ai wala tulqu bi adikum ila talukati wa sinu la darra wala zirar idan an lura da dokokin shari'a da ka'idojin shari'a babu wani abin da ya saba dangane da samun daidaiton jinin ka lafiya da nawatun da in mun hadu zamu iya haifar da wata matsala ilimi ya tabbatar ba ƙarya bane bai ci karo da addinin musulunci ba wallahi wala na'am
Allah ya saka da alkhairi sai wannan yake cewa ina son ƙarin bayani akan wani hadisi gashi nan ya kawo shi qala ibnul ولكن في البدر المنير حديث يتش اياكم وكجراء الدمن
نعم شي wannan na gane
eh
wannan hadisin wato abinda hadisin yake nufi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani kamar yadda ya kawo a riwaya ibn al-mulaqqin ne ya fada a cikin littafin sa badr al-munir sananan littafi ne yace hadisin da manzo Allah ya ce iyyakum wa khadara'id dam sai sahabbai suka ce ya rasulullah wa ma khadara'ud dam sai ya ba su amsa yace al mar'atu al hasna fil manbati as-su'a manzo Allah ya ce ku nisanci khadara'id dam sai sahabbai suka ce menene khadara'id dam ka samu mace mai kyau amma kuma a matsara mummuna haka hadisin yazo kaje ka samu kyakkyawar mace amma a matasa ko matsara mummuna abinda hadisin yake nufi kar kaje ka auri khadra'ud damin mace mai bataccen nasaba mace mai bataccen tarihi mace wanda ta fito gata da kyau gata da kyau amma ta fito a wuri na kazanta shine iyyakum wa khadara'id dam asali kalmar khadara'ud dam ana nufin kamar yanzu raqumi ad-dam din nake son maka bayani raqumi saniya cinciya ba suna yin kashi da fitsari ba raqumi saniya cinciya wadanda dabbobi suna kashi da fitsari damin din amma sai a samu masara sai ta tsuro a cikin kashin da fitsarin ya kake ganta tun kyau
hore sosai
kaga ita masarar idan ka ganta kyakkyawa amma kasan ta ba mummuna to hadisin yana nufin kar ka je ka ga mace mai kyan jiki mai kyan halitta amma ta fito daga kazantaccen gida ko mai mummunan tarbiya ko mai mummunan tarihi ko mai nasaba mara kyau wanda sun yi suna wajen barna da ta'adi malamin suke ce addamin wato kaman abin da ya lazimci wani wuri shi din a sama mai kyau amma a cikin mummuna kamar yadda ake cewa mujminul khamr ne kalmar addamin din daga mujminul khamr lazimul khamr kenan wanda ya lazimci wato shan giya da sauransu to hadisin abin da yake nufi kenan wallahu ta'ala a'lam na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa yana karantar da dalibai matan aure sai ɗaya daga cikin daliban aka yi wa mijinta transfer zuwa wani gari sai ta nemi ya dinga mata karatun ta WhatsApp voice message yana tura mata to sun mai wasilla ta tafi to amma dai shi ya ce ka ta dinga turo masa voice sai dai ta rubutu amma shi yana iya mata voice shine yake tambaya hakan ya halatta shari'a
ina amma gaskiya ta sanar da mijinta kar kai sai ta nemi izinin miji kuma sai kai magana da mijin cewa ya yadda saboda gudun fitina na'am da awa ne kake yi karantarwa amma ba za ka je ka jefa kanka cikin fitina ba kana da awa kuma lalle ne malamin islamiya ku yi nesa da buga waya wa matan aure kuna auren su nesa kuma ku yi nesa mata suna kiran ku a waya ba tare da izinin mazajen su saboda gudun fitina da kare mutunci. Yanzu kaga wannan abu ne mai kyau, ya mata karatu ya biya mata, wannan abu ne mai kyau. To amma fitina za ta iya zuwa biyowa baya, kuma mata ba su da kirki. Akwai mata marasa kirki, wasu suna shigowa da addini su yaudare ka, da yawan su wasu ba su da kirki za su shigo maka da sifar addini, amma ma'ainta ne mai yaudara ne. Daka dole namiji ya zama mai hankali kuma ustaz mai da'awa mai karantarwa, kai ya fi cancanta ka zama kana kare mutuncinka kana kare kimanka. Kar wani ustaz ya yi je yana biya wata matar aure karatu ba tare da sanin mijinta ba, wallahi akwai hadari. Idan haka ne ta je ta nemi littattafan da kake karantawa a can internet, wasu malamin sun karantar wannan babin kenan. Amma ta ji muryarka kayi karatu ka fassara hadisi, wannan ba laifi. Amma ka rinka tura mata ana ganin kuna corresponding na text messages da sakokuka, a inda hali zaka iya gyarawa, wataƙila ka sa wata 'yar uwarka mace ta rinka tura mata, kuma kayi kokari da kace ka tare ne maka message. Gaskiya ka nemi mijinta ku yi magana, ko ta hada ka da mijin ai magana ya ce ya yarda, kuma dukkan abin da zaka yi ne taka tsantsan kai, Allah kiyaye. Na malam,
Allah ya saka da alkarimi. Tambaya ta ƙarshe yake cewa wai yana neman fatawa, ya ce ya kasance yana neman aikin soja daga 2017 har zuwa yanzu, amma Allah bai sa ya dace ba, har ya haƙura ma ya fara saduda. Sai a wani karatunka ya ji ka ƙara ƙarfafa matasa da su nemi aiki, a shiga kowane irin aiki duka ka zaburar da su, to shi ne ma dai ashe addu'a yake roƙa a wajen malam ko aikin soja ko ma diwa ne na ɗamara dai.
To Allah ya baka nasara, Allah ya baka dacewa. Kuma ina mimita ana faɗa, duk inda saurayi matashi yake a Najeriya, ku nemi aikin ɗan sanda. Samarin mu matasa, ku nemi aikin soja, ku nemi immigration, ku nemi custom, ku nemi DSS, duk wani aiki na ɗamara da ake kai maza fa ku je ku shiga, kar ku zo ku yi da na sani. Wallahi na san abinda ba ku sani ba ku matasa. Duk wanda ya samu dama iya ƙarfinka ka je ka nemi aikin nan ka shiga da sunan Allah. Ku yi haƙuri da wulaƙancin da za ku gani, ku yi haƙuri da ƙasƙancin da ke ciki, ku yi haƙuri da damuwoyi, gobe ku za ku riƙe ƙasar nan. Idan ba ku shiga ayyukan nan ba, za ku jawo mana ƙasƙanci da ci baya da matsaloli wanda za ku gadar wa tattaɓa kunnen kuma masu zuwa. Akwai bayanai masu yawa akan wannan matsala ta yaranmu matasa ku shiga aikin ɗamara da neman aikin jami'an tsaro. Kar ku gaji da wulaƙanci, kar ku gaji da duk abin da ake muku, ƙasar ku ne, ku je ku yi nan gaba, ku za ku rike ƙasar. Kada ku yi wasa, ina da jaddada ma. Kuma tabbas haka ne, idan a nan Kano kake, to ka turo da takardunka mu jarraba sa'a mu gani. In Allah ya sa mun samu dama, sai a nema maka sojan. Wala Allah insha Allah ta'ala sai ka ka samu rabo, ko shi ko wani abin da ka cika insha Allah ta'ala. Allah ya sa a dace. In ma ba nan kake ba, dai ka turo injiniya Richard sinka da contact ɗinka, sai mu ga za a taimaka maka. Mu ma muna fata Allah ya ba mu hanyar da za mu iya taimaka maka, tunda kana da kishi kuma kana son abu. Bari in dakata a nan saboda ƙurewar lokaci. Abinda muka faɗa daidai, Allah muke roƙo ya ba mu lada. Wanda muka yi kuskure, muna neman Allah ya mana afuwa. Akwai wani bayani?
To masu sauraro, duka nan muka zo ƙarshen shirin. Kada ku manta, za ku iya ci gaba da turo da tambayoyinku, kuma za ku iya kallon wannan shiri kai tsaye a channel ɗin Dr. Abdullah Usman Gadon Ƙaya da ke YouTube. Sannan masu turo tambaya za su iya ci gaba da turowa duk da dai sati ɗaya muke da shi, wanda suke cikin group na fatawa 1 and 2 na Malama Hafsat, za ku iya ci gaba da turuwa da kuma number waya ta +234984595965. Muna godiya ga wanda suka ɗauki wannan shiri kai tsaye. Akwai Salis Nasir Muhammad Taraba da Lukman Bello na Waila, da kuma Malam Abdullahi babban sakatare wanda yake editing wannan tambayoyi ya ƙara gyara su. Malam kawai ya rufe mana da addu'a wanda suka turo da addu'o'i.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.